بسم الله. ما sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari, shirin da ke ba ku dama ku rubuto tambayoyi da neman shawara kai tsaye. A yau 3 ga watan Zulqa'ada, hijira 1447, wanda ya daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2026. Sunana injiniya Abla Adam Musa, kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga sharaɗa phase 1 da ke Kano, kuma wannan shine shirinmu kashi na 67. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko, bayan sallama take cewa tana so malam ya bata shawara, tana soyayya da wani bawan Allah yin saura kwana 12 aurensu, amma duk lokacin da ya karɓi wayarta ya ga sun yi magana da namiji ko da ɗan uwanta ne, kamar misali cousin, sai ya ta faɗan maganganu marasa daɗi. Ya ce shi baya son alaƙarta da kowa, kowane namiji. Ya ce da yana da iko ma a yadda ya faɗa, ko da wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya su ma idan suka yi aure wai ba za ta kula su ba.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna yi Allah ta'ala godiya da ya sake haɗa fuskokinmu, ya ara mana lokaci, ya kuma ba mu lafiya, ya sa da rabonmu za a sake wannan zama na 67 a cikin wannan amsoshin tambayoyi da muke gabatarwa, da kuma ainihin shawarwari ga ma'aurata don inganta zamantakewar aure da kuma rage yawan mace-macen aure da sulhunta tsakanin ma'aurata. Duk mutumin da yake neman mace da aure, to ya kamata ya koya mata ɗabi'u na masu kyau wanda musulunci ya goyi baya, kuma musulunci ya aminta da a rinƙa yi. Zumunci addini ne, zumunci shari'a ne, zumunci kuma musulunci ne ce a zumunci. Har ma Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa hadisul qudusi, man wasalani wasaltu, zumuncin yana cewa, zumuncin kai yana faɗa cewa duk wanda ya sadar da ni zan sadar da shi. Waman qata'ani qata'tu, Allah ya ambaci zumunci da sunansa kamar shi ne. Wa shaqaqtu lahu min ismi, to anan yayin da mace take zumunci da dan uwanta, yayanta ko danginta, to ai shari'ar musulunci ne ta bata dama ta yi, ko kaninta ko yayanta ko kawunta ko baffanta. Miji ko mai neman aure bai da haƙƙi ya hana ki, saboda zumunci ne. Kuma yadda ke baki saki hana shi zumunci da mahaifiyarsa ko ƙanwar mahaifiyarsa ko danginsa ba, shi ma kuma bai da haƙƙi a shari'a hana ki. To wanda ba aure shi ba yana zage-zage don kin yi magana da ɗan uwanki ko danginki, so gaskiya nan yana buƙatar fa a yi masa karatu ta natsu, a zaunar da shi, a gaya masa muhimmancin zumunci da kuma amana ce ta Allah, sannan kuma ki gaya masa ba za ki iya rayuwa ba tare da kin yi zumunci da 'yan uwanki ba. In ya yarda ya aure ki haka, bismillah, idan bai yarda ba kuma ya ƙara gaba. Da abin da ya kamata a sanar da shi kenan, a yi masa bayani, kuma bai kamata a goyi bayansa akan yanke zumuncin ba, don zumunci alheri ne, zumunci yana ƙara mutum ma nisan kwana. So ki sanar da shi, ki masa bayani, a zaunar da shi, kuma a kira manya a gaya musu. Idan ya dage ya ce shi dai sai dai aure shi ya yanke miki alaƙa da 'yan uwanki gaba ɗaya, to kar ku bari a yi auren, kar ku bari a yi auren, don akwai damuwa matuƙa wallahi. Allah ganar da muna.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa akan kaciyar mata, take so a yi mata cikakken bayani, sannan kuma dole ne idan an haifi mace sai an yi mata?
Ita kaciya da ta maza da ta mata duka shari'a ne, shi ne alkhitan kenan. Duk da kaciyar matan ba a fiye kiranta da sunan kaciya da sunan alkhitan din ba, akwai wata kalmar da ake ambatanta da ita a larabci, ko al-inqibat ko wani abu makamancin wannan. To, shari'a ne yin kaciya ta maza, haka shari'a ne yin kaciya mata-mata, sai dai sun sha bamban. Kaciyar mata yanzu ake tambaya. Ita kaciyar mata, malamai sun kafa hujja da hadisai da suke tabbatar da halaccin kaciyar mata kamar haka. Na farko, hadisin idan taqal khitanani, annabi ya ce idan kaciya biyu ta haɗu, mana kaciyar mace da kaciyar namiji, yayin da namiji ya sadu da mace sai aka ambaci nasa khitan, nata ma kuma alkhitan anan. To, su malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna ashe mace ma tana yin kaciya, tunda ai namiji yana haɗuwa ne da mace. Hadisi Imam Shafi ya kawo shi a cikin Al-Ummu, Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Al-Musnad, Imam Muslim ma ya ruwaito shi a cikin sahihinsa, Sahih Muslim. Hadisi na biyu, hadisin Al-Fitratu Khamsun, hadisin muttafaqun alayhi, annabi ya ce fitra, musulunci, abubuwa ne guda biyar, daga ciki ya ambato kaciya. Da haka kuma bai ware ya ce sai na namiji ba har da na mace. To, don raba gardama, an tambayi Shekul Islam Ibn Taymiyyah, halil mar'a tukhtatan, ana iya yi wa mace kaciya? Ibn Taymiyyah ya ce na'am, tukhtatan, ana mata kaciya. Ya ce kaciyar mace shi ne a cire wata fata da take tsurowa a saman farjinta. Wata fata ne da ke fitowa a saman farjin mace, malamai suna kamanta shi da kamar yanzu zakara, namiji zakara a saman kansa, ai akwai wata dan fata, dan karamin zakara, ba babba ba, babban daugana sakato ne, amma karamin zakara a saman sa, a saman kansa, ai akwai wani jan fata. To, mace ma a gaban farjinta ana samun wannan yar fatar karama da take fitowa a gaba. To, ana yi ne, Ibn Taymiyyah ya ce ana ɗan yanki shi ne kaɗan. Menene manufa da hikimar yi wa mace kaciya? Shi ne daidaita mata sha'awarta. Dalilin yi wa mace kaciya shi ne a daidaita mata sha'awarta, saboda ya tabbata duk macen da ba a cire mata wannan ba, to sha'awarta tana yin yawa, hatta wataƙila ta zo ta rinƙa bin maza, ko kuma ta kasa haƙuri da wato irin haƙurin da shari'a ta ce ta yi idan ba ta da miji. To, tun da can ɗin suna da masu yi wa mata kaciya, mata, kamar yadda Ibn Abbas wata rana yake ce wata mace mai kaciya wa mata, ya ce in kin zo yi ki rinƙa cirewa kaɗan-kaɗan a hankali da sauransu. Na'am, akwai riwayoyin da suka zo suke magana akan kaciyar mata suna da rauni, hadisan da'ifai ne, wasu masu rauni ne, amma aiki ya tabbatar da ana yi, amma ba dole ba ne. Hikimar yi wa namiji kaciya, na farko dai annabawa sun yi aikin annabawa ne, na biyu kuma cire ƙazanta ne daga luɓa, idan da ƙa'idojin da za a yi, sannan kuma ba dole a ciki, wanda ya ga dama ya yi alhamdulillah, wanda bai yi ba shi kenan. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah malam ya yi jan hankali ga maza akan illar rashin tsafta da kuma haƙƙin iyalansa akan haka. Ta ce mutum sai ya wata shida ko ya doshi shekara bai yi aski ba, sannan kuma yana so matarsa ta yi tsafta ta gyara, har in ta yi kuskure ma ya yi ta faɗan maganganu, amma bai san ya yi tsaftar jikinsa ba. Ta ce ga rashin son wanka, ta ce sannan da rashin wanke baki da daddare idan za a kwanta, haka zai kwanta ko me ya ci a ƙarshen dare kawai ya kwanta.
To, wannan dai mai fatawa kan ta gama zagin mu gaba ɗaya. Yau maza dai ta gama da su. Fatawa ce wannan ta sonan asiri kuwa. Allah ya sauki. Amma yanzu injiniya zai yi mutum ya yi wata shida bai aske gashin gabansa ba har wa shekara?
Amma da tun da ta faɗa ana yi.
To Allah ya sauki. Lallai ko wannan ya isa lamba ɗaya ga sami. Amma ni ba ina kare maza bane, duk abin da ta faɗa din nan warid, mana akwai possibility ya faru. Wani daga ganin sa a titi ma ka san kazami ne, kuma daga ganin sa a titi ka san ya cuci matarsa. So jama'a musulmi ya kamata ku gane, kamar yadda aka wajabta wa mata su yi tsafta, su gyara jikinsu don ku gansu ku ji daɗi, ku mu'amala da su ku ji daɗi. Kai ma namiji an wajabta maka a shari'a ka zama mai tsafta mai lokacin suna zama da matansu. Wannan wata al'ada ce wadda ya kamata mu gyara ta gaskiya. Ba wai sai in mutum zai je wani guri ne zai wanka ya gyara jikinsa ba, ko da asabar ladi da kake zama a gidan gashin hamata yanke farce, shari'a ne tace ayi ba wai dan mata kadai ba. Su gaskiya nan kuskure ne, kuma akwai zalunci a ciki. Kuma haka ne ta faɗa gaskiya. Zaka ga wani in ka ga bakinsa sai ka ce yanzu wannan yana da mata yanda bakinsa yake, wallahi akwai zalunci a ciki. Kuma yanda kake gani, yanda zaka gane suna cutarwa tun daga masallaci ake kyamarsu. Akwai wanda wallahi malam idan ya shiga masallaci a sahu ana zaune da shi, wallahi ba a iya zama da shi saboda baya wanke bakin shi. Kuma baki dole a wanke shi a yi, kaci da safe abinci daban, kaci da rana abinci daban, kaci da yamma abinci daban, kaci watakila da magariba abinci daban. Dukkan har hada ya makalkale a cikin haƙorinka. Harshenka duk ya ɗauki da abu mai zaƙi da mai ɗaci da mai gishiri da mai magi. Ai, ka yi yau baka wanke ba, gobe baka wanke ba, jibi baka, ai dole ya rinka ba da wani sansani marar daɗi. Sannan kuma ko likitoci suna faɗa cewa yana daga cikin abu mai kyau, ana so mutum ne zai kwanta ya rinka yin brush. Dan daga cikin dalilan da suke hana mutum ya zubar da yawun bacci, hasa akwai masu yawun bacci suna ji kafilansu sharkaf. To amma duk mutumin da zai kwanta bacci ya yi aswaki, to za ga bare yawun bacci ba. Duk wanda zai kwanta bacci ya goge bakinsa da makilin da brush, shi ma za ga bare wannan yawun baccin ba, zai tashi bakinsa yana jin daɗinsa. Amma matukar mutum baya yin wannan abun, to zai cutar da kansa kuma zai cutar da iyalinsa. Kuma magana ta Allah, saka turare da gyaran gashin hamata da ainihin wato saka abun kanshi a jiki, wannan abu ne da shari'a take so mutum ya yi, ko da ma ba wai ga mace ba, ko dan ka shiga cikin yan uwanka ba. Amma mutum ya zo ya zauna cikin kazanta, ka watsar da duk abin da shari'a ta ce kai na ka kula da jikinka, wannan haramun ne, ba daidai ba ne. Ga mutanen waje ma haram ne, ballantana matarka da saura. So insha Allah Hajiya, za a ci gaba da faɗakar da su, kuma za a ci gaba da yi musu nasiha. Kukan dai mata gaskiya dai ba sai an muku wannan ba, galibin ku na da tsafta gaskiya. Yanzu kaga mutum malam, haka mutum zai zo da daddare ya je kasuwa ya jika. Idan mai aikin sana'ar mashin ne ko wani mota direba ne, ya jika da gumi sharkaf, haka zai zo ya cire rigarsa. Wani fa da rigarsa ma yake kwanciya, rigarsa ta jikinsa ta yi gumi, wallahi a tsaye ta zai kwanta ka ji suna karnin gumi, ba zai watsa ruwa ba. Wallahi wannan ba daidai ba ne. Jiki yana so a bashi ruwa. Duk wanda zai kwanta in ya dan watsa ruwa zai ji daɗin bacci, ko da ba wuta zai ji iska tana ratsa shi. Ka sa ruwa a jikinka, ka shafa dan abun shafawa da sauransu. Wannan yana da kyau kware, maza su rinka kulawa. Allah kula da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkai. Wannan take cewa mijinta ne ya sake ta tana da cikin wata uku. Sai mahaifinsa ya ce ta tafi daga gidan ya mayar da ita. To bayan ya mayar da ita, ta ce ba wani abu da ya shiga tsakaninsu na kwanciyar aure. Da ta ga baya kula ta, sai ta ce za ta tafi gidansu idan ta haihu za ta dawo. To wai bayan ta haihu sai ya aiko mata da takardar saki, shi ne take so ta ji yaya inda ta take.
To na farko dai, a tunda ya yadda ya dawo da ita, tunda mahaifin shi ya bashi umarni ya dawo da ita, ya dawo da ita ta dawo matarsa, ko da ko bai kwanta da ita din ba, amma dai ya yadda ya dawo da ita tunda yana ba ta ci yana ba ta shan sauransu. To ai ya ba da uzuri wataƙila ko bai da lafiya ko wani abu ko wasu halayen nata ba ta gyara ba zai iya yiwuwa. Wataƙila kuma ta fita a ransa ne ya tsane ta ba ya son ba ni sunan shi mu'amala da ita wala Allah. To sai kuma ya daɗa aika mata takarda. To za ki fara idda ne daga ranar da kika ga takarda. Za ta fara idda ne daga ranar da takarda ta zo hannunta wallahi alam nan.
Allah ya saka da alƙawarin take cewa mijinta wai idan ta yi baƙi ko ta yi tafiya sai ya ɗauki kwananta ya ba wa kishiyarta. Sannan idan ta dawo ba zai kwana a ɗakinta ba sai washegari.
To dama an ce miki kina da kwana ne idan kin yi tafiya? Kamar ya in kin yi tafiya a ɗauki kwananki a ba kishiyarki. To zai zo ita kwana a ɗakinki ne ba kenan? Ai mace kina da kwanan girki ne idan kina gari. Yanzu sai a ce idan musum misali mutum matarsa ta tafi za ta yi wata biyu kurin ya je ɗakin ta ta kwana ba ta nan. Ya kamata ku rinƙa yin tunani mai kyau. Amma na san in kin yi baƙi kina da uzuri. Baƙin su ma kala-kala ne. To wataƙila baƙin da ba zai yi mijin ya zo ya kwana a gidan tare da ita ba ne. Kenan ba dole ta fi ɗakin wata matar aiki. Da haka idan miji matarsa ta yi tafiya ya tafi ɗakin kishiyarta ya ci gaba da kwana bai yi laifi ba. Kuma ba ki da wani kwana. Haka idan kika yi baƙi tunda ba zai kwana da baƙin tare da ke da su ba sai koma ɗakin kishiyarki halal ne. Amma idan kuna so ku yi sulhu da zaman lafiya za a iya biyan ki kwanakin. Musamman dai wanda aka yi baƙi zai iya biyan ki kwanakin. Kamar idan ya zo ɗakinki kwanakin da baƙin suka yi ya miki su da kwanakin girkinki in ya yi haka ya kyauta. Idan kuma kun yi yarjejeniya a gidan cewa duk wacce ta yi baƙuwa ba ta da girki kuma ba za a rama mata ba to babu komai. Almuhim da yake daina tada hankalinki akan dan mijinki kin yi baƙi ko kin yi tafiya ya ɗauki kwananki ya kai gurin kishiyarki to ina zai je kwana. Kuma yanzu in ban da rashin tunani ma na wasu matan to kin yi baƙi to zai zo kwana tare da baƙin ne? Sai zai kwana tare da su. Allah gane da mu. Wallahu alam nam.
Allah ya saka da alkhairi. Akwai tambaya mai alaƙa da ita? Ita ma wai mijinsu ne su biyu ne. So yana yin kwana uku kowace. To bayan ya yi kwana ɗaya a ɗakin mace A sai ya yi tafiya. To da ya yi tafiya sai ya yi sati biyu. Da ya dawo ranar da zai dawo ita kuma A ɗin nan sai ta yi tafiya. To sai ya koma ɗakin B kenan sai kwanaki huɗu. Ita kuma sai ta dawo. To da yadda ta dawo sai ya ce wai ƙarasa mata wancan kwana biyun zai yi. Sai ya ƙarasa mata wancan kwana biyun sannan ya ƙara komawa wajen wancan. Shi ne suke tambaya a matsalanci daidai ne maimakon a faro mata daga farko kenan.
To da mun kwana nawa ake mata?
Uku ake yi.
To na ji.
To sanda ya yi tafiya da ya dawo kuma sai ita kuma ta yi tafiya a ranar an mata kwana ɗaya. So sai ya tafi kwana ɗakin wancan ya yi kwana biyar. To ita kuma da ta dawo sai ya ce wancan kwana biyun zai ƙarasa mata sannan ya koma ɗakin wancan. Shi ne suke tambaya a hakan daidai ne a musulunci a warware musu ko kuma dai rashin adalci ne.
To ku dai mata daman duk abin da za a taɓa muku a taɓa amma kar a taɓa muku kwanakin girkin ku kuna da wahalar sha'ani. Na farko dai ya mata kwana ɗaya ka fahimce ni?
Sai
ta yi tafiya.
Shi ne
ya yi tafiya. Ita ce ta ku
yi tafiya?
To ban gane tambayar gaskiya.
Su biyu ne ana kwana uku uku.
Na'am.
To ranar kwanan A ya mata kwana
kawai ka ce Aisha.
To ranar kwanan Aisha
na'am
sai ya mata kwana ɗaya sai ya yi tafiya ta kama
shi mijin.
Mijin
to na ji
sai ya tafi ya je ya yi kwanakin shi. To ranar da zai dawo kuma ita kuma sai tafiya ta kama ta.
Ita Aisha.
Ita Aisha.
Sai ta bar gari.
Sai ta bar gari ko ta tafi dai wata tafiya.
To naji.
Sai ya koma ɗakin
binta, ita ce bi.
Bi, to ya koma ɗakin ta.
Binta ko Batulu.
To
ko Batula ma in kaga dama.
To ɗakin Batula. Sai ya kwana biyar. Misali dai sai ta kwana biyar ba ta dawo ba.
To naji.
To da ta dawo sai ya ce ai kwana biyunta zai cika shi mata. Bayan wannan dogon kwanakin, kaga yayi kwanaki bayanan kuma yayi kwana biyar a ɗakin waccan. Sai ta ce sai ya ce ai kwana biyunta zai cika ce mata sai ya koma ɗakin waccan.
To yanda abin kawai yake da mafi sauki ga gane injiniya, lokacin da mace ta bar gidan mijinta, lokacin da mace ta yi tafiya ta bar gidan mijinta, ita dai ba ta da kwana. Ka fahimce ni? Kenan duk kwanakin da mijin ya yi a can, kamar Aisha ta yi tafiya, ba ta nan, mijinta sai ɗaki koma ɗakin Batula. To, a kwanakin nan da Aisha ta tafi, wannan kwanaki da mijinta ya yi a ɗakin kishiyarta Batula, to ba za ta ce wannan sati biyu da ta yi tana irga akwai kwanakinta sai an biya ta ba, ba ta da kwana tun da ta tafi. Ka ji ɗaya? Jayyid. To amma akwai lissafi. Lissafin shi ne, ita tana cikin kwanakinta. Sai shi ya yi tafiya. Da haka idan miji ya tafi, ya bar mace bai gama mata kwanakinta ba, to tana da kwanakinta suna nan. Akwai bambanci tsakanin in ita zai tafiya, idan kuma me shi ya tafiya. Yanzu kaga ai ita tana gida, da haka sai kama hanya sai fita, to bai gama mata kwanakinta ba. To yanzu idan ya dawo daga tafiya, shi mijin ya tafi ko? Yawwa. Idan ya dawo daga tafiya ya kamata ya yi me? Ya kamata ya karasa mata kwanakinta nawa?
Na ita ya Aisha.
Kwana nawa?
Kwana biyu zai karasa.
Yawwa. Kenan yanzu ana bin wa? Ana bin sai kwana nawa?
Kwana biyu.
To ranar da ya dawo zai karasa mata kwanakin ita kuma ta falla ta bar gari. Kaga? Ta tafi ba a bata kwanakinta ba, tana bin sabashin kwana nawa. To sai ta sake dawowa. Da ta dawo sai ya zo ya mata kwananta biyu, sai ya koma mai. Sai ya koma ɗakin waccar ya ɗauko sabon lissafi ita kuma. Ya mata ɗaya, biyu, uku. Ita ma wannan sai dawo ɗaya, biyu, uku. Idan kuma suna so, in suna so matan su a tsakaninsu, zai iya yi mata kwana biyar. Kamar yadda ya daɗe a can. Da ba ta nan. Idan tana so zai juya lissafin, ya mata biyunta, tunda wataƙila baƙuwa ce ta daɗe ba ta nan tana buƙatar mijinta, ya mata kwana biyar. Kaga ya mata bashinta, kuma ya mata lissafi sabo, sannan sai koma waccar kuma sai mata kwana nawa? Uku. Ya je ya dawo, ya je ya dawo. Da haka abin da mijin ya yi ba laifi ya yi ba. Wallahu a'lam.
To Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai a baya ta kasance tana aikata istimna'i amma bata san shi ba, bata san sunan shi ba, kawai dai tana aikatawa ne. To yanzu ta ce shekara ta uku da dainawa. To matsalar shi ne wai duk lokacin da ta yi wannan abin a baya ba ta wankan tsarki, tunda bata san ma me take aikatawa ba. Sai bayan ta ji maganganun malamai akan cewa ana yin wanka, so shine take tambaya ya matsayin sallolinta ya za ta yi ta gyara su.
Shi istimna'i dai haram ne? Mutum ya rinka amfani da hannunsa yana fidda ainihin wato maniyyi saboda sha'awa. Laifi ne, kuskure ne. Na farko a ji a yi fari ko namiji yake ko mace take yi. tunda kuma kin yi ne akan kuskure ko kai ne akan kuskure baka sani ba, to sai mutum ya je ya tuba ya nemi afuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Wasu kuma galiban suna yin ma isim na'im ba maniyin suke fitarwa ba, dai suna yin dai sifir da abin sha'awa ko mazifo na makamancin wannan. Sai ki je ki tuba ki ta isa gibari, ko ka je ka tuba kai ta isa gibari, Allah ya fi mana gaba da na.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mutum ne yake da matsalar jinnu, duk sanda ran shi ya ɓaci baya sanin wai sanda suke haurowa. To wai shi ne aka ce wai sun hauro, wai tana cikin sittin shawal, shi ne ake tambaya ya azuminta.
Kamar ya sun hauro.
Kwallo ya gaskara mutta.
Me?
Ina ga sun shigo, sun bujiro jikinta ne ko me ake cewa. Ina ga sun tashi san mata ne tana
cikin. Ba komai.
Suna yi.
Ba komai. Tunda ai ba hauka cewa ta yi ba. Shafan aljani ba ya kare azumi. Azuminta yana nan, wallahi alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai lokacin da aurenta ya mutu ta dawo gidansu, yaranta tun suna ƙanana, to ta yi wani auren sai ta bar wa mahaifiyarta wasu daga cikinsu. Wai idan suka mata laifi sai ta kore su daga gidanta, ce su fita su bar mata gida, kuma har da mace a ciki budurwa. To sai ta faɗa wa mijinta ita mata kenan ta rubuta, sai ce a dawo da yaran, yadda a dawo da su gurinsa. To amma da ta tashi ɗaukan ƙaramin shi ne mahaifiyarta ta take ta faɗa take tsine-tsine tana zaginta, wai don me za a ɗauke shi. Kuma ta ce shi kanshi ƙaramin wahala yake sha, baya samun wanka ballantana makaranta, haka za ta ɗauke shi guri mai nisa ya tafi ba takalmi. To shi ne take tambaya ya magana wannan tsinuwar da ta yi da tsine-tsine ta yi ta yi.
Na farko dai duk tsinuwar da uba ko uwa za su yi wa ɗa ba a kan ƙa'ida ba ta shari'a ba da laifin mutum ba, Allah ba ya karɓa wannan tsinuwa, kuma ba ta da wani tasiri, ba ta da amfani, ba ta da bambanci da ashar kawai da zagi. Saboda wannan tsinuwar da uwar ta yi ba a kan daidai ba ne, ita ce take zalunci take kuskure, aka kuma kautar da ita daga kan wannan zalunci da kuskure duk da dai ba ta hanyar da take so ba ne. Abu na biyu kuma ki ai baki da laifi ba, ubansu ne yace a ɗauko masa yayansa ba.
Sabon mijin ne.
Na'am?
Sabon mijin ne yace ta taho da su.
Okay, sabon mijin ne yace ta taho da su. Eh, yayi jihadi ne ai saboda kar a wulakanta su, kar a tozata su. Ma dama ita uwar taki ba ta yin abin da ya kamata a kansu, ba laifi ba ne a ɗauke su, ko ki ɗauke su ko sabon mijin ya ɗauke su, duk ba laifi ba ne. Musamman yanzu yarinya budurwa a kore ta a gida a wannan zamani. Kuma wannan ɗabi'a mutane suna ta yin ta da yawa yanzu. Mutum ba kawai sai ya zo gida wai yarinyarsa budurwa ta yi laifi sai ya ce ta tashi ta fita ta bar masa gida. A wannan zamani na fitina ka ce ka kori 'yarka ta kwana a waje, ta bin gidajen unguwa tana neman wurin kwana tana neman abinci, wannan ba daidai ba ne, haɗari ne. An kawo min kes ɗin wani mutum, shi wai in ya zuciya wai in ya zo gidan wai ya ɗura ashir ya ce kowa ya fita, ya ce har jariri ma don abu kazansa, shi ma har da jaririn bai ya mai ashir ya kore shi. Na ce wani ai mahaukaci ne wannan, ba mai gida ba ne ba. Kowa fa sai ga matan gidan suna ta goyo suna fita. Wai ya ce a fita tun da ba gidan uban kowa ba ne, gidansa ne, da matar gidan da jariran gidan da yaran gidan kowa ya fita a bar masa gida. Wallahi tallahi ni ce ne kar su fita ai, ku ce wallahi ba za ku fita ba. Dan wannan yana bukata a nemo masa turu a daura masa gaskiya. Kuma hukuma ba za ta taba kyale shi ba. Ba wata hukuma da za ta yi da ta kyale shi. Dan haka yarinyar nan tunda ana koranta a gidan kakarta ne, da mun ba nan ne wajibin ta zauna ba. Ki dauko yayanki. Ki ba uwar taki hakuri, in tana tsine maki kina cewa mama ki hakuri, Allah baki hakuri. Babu abin da tsinuwar ta za ta yi miki. Saboda ita ta zo da zalunci, ita ta zo da ha'inci, Allah shirya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai dan Allah nawa ne kuɗi idan ya kai yanzu ake fitar da zakka a kansu?
To wallahi shi ne sabon zakka ne yana caccanjawa. Ban sani ba a yau nawa yake. Ha?
Miliyan
17,543. Kawai dai a yau kenan ko?
Ina da safin gold kenan.
Ina da safin gold. Miliyan 17, sai mutum yana da miliyan 17. da 440 da 400 ko 543, kawai dai a ce miliyan 17 da wani abu da bada rabi, miliyan 17 da rabi shine hisabin zakka. Za a kasa kudin kashi 40 sai a bada kashi daya, kashi 40 sai a bada kashi daya. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Kamar da take cewa ita da mijinta suna zaune lafiya, Allah bai azurta su da haihuwa ba, sai uwanshi suka ba su yara har guda biyu. Tace kuma ba su da wadataccen wuri da suke kwana, tace ko tari suka yi yaran sai sun ji.
Na'am.
Ga shi uwar yaran ba da san ranta aka ba su yaran ba. Yanzu haka tace ko magana ba ta mata tunda aka ba su. Tace kuma kullun cikin matsala suke da mijin, wai ko yaran faduwa yi. Sai mijin ya ce garin ya aka bar shi ya fadi. Su ma yan uwan mijin akan yaran kullun cikin maganganu suke, wasu ma har kiranta suke suna zaginta. Shine take neman shawaran malam.
To, ta zo da abubuwa ne guda biyu wanda ya kamata a lura daga cikin tambayan ta, an san ina ta fuskanta. Tana ganin mai gidanta ya karbo ƴaƴa da zai kula da su, amma ba su da wadataccen wuri a gidan. Kenan sun takura mata. Shine fasar. Sun takura mata. Abu na biyu, sannan kuma yaran suna nema su kawo mata rashin jituwa tsakaninta da mai gidan, ta yadda ko da abu su kai wadda ba ita ta zama sababin wannan abun ba za a zarge ta, kuma har ma ana zaginta ana cin mutuncinta a kai. Abu na farko dai, ba za mu tabbatar cewa haka ne an ajiye su a guri mai matsi din ba, wataƙila ke ne ba kya son ƴaƴa. Zai iya yiwuwa idan mace ba ta son ƴaƴa za ta iya kawo dukkan wani uzuri da ka sani nan ta kore. Abu na biyu kuma zai iya yiwuwa kuma haka din ne, bai kamata miji ya je gayyato ƴaƴan wasu da zai kula da su ba, alhali bai da inda zai ajiye su. Sannan kuma wannan mu'amala da suke miki na hantara da cin mutunci da wulaƙantawa, saboda yaran sun yi abu na yarinta, ko su an ji sun yi kuka ko sun fadi ko sun wani, ai baki da hannu dan yaro ya fadi, ai baki da hannu akan faduwarsa, ko ya tuntube baki da hannu akai. So ni ina ganin wannan a nemi wani malami na addini a kai masa kuka unguwa dan ya binciki hakikanin abin da ita matar ta faɗa, saboda kuma aikin alheri ne. Tunda ba ku samu haihuwa ba, ku ɗauko wanda za ku kula da su don Allah ya muku albarka. Ba zan iya buɗe baki na ce bai halatta ajiye wannan yara ba kai tsaye, saboda ban tabbatar da gaskiyar abinda kike faɗa ba. Amma in dai haka ne abinda kike faɗa, to akwai cutarwa, ya kamata a zauna a teburin sulhu da tattauna da juna. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa don Allah a yi ƙarin bayani akan mata masu sallah da 'yar ƙaramin riga, masu ƙaramin hannu, wai idan suka zo daga hannunsu ko idan sun yi kabbara in hijabin ya daga jikinsu yana fitowa, shine ake tambaya ya halatta hakan?
Ai ba wani ƙarin bayani, kawai bai halatta ba. Ke da aka ce ki rufe jikinki kirif, idan mace za ta yi sallah ai sai ta rufe jikinta gaba ɗaya kirif, komai ba za ta bari ba, ba abinda za ta bari a waje sai an rufe kirif. Don haka haramun ne mace tana sallah ta daga hannunta nan ɗinta a bayyane ana ganin hamatarta ko ƙirjinta, wannan haram ne. Bai halatta ba yin sallah da irin wannan kaya, ba kaya ne da ya dace a sallah da su ba. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta mutum ne mai tsatsauran ra'ayi, ta ce ya hana ta amfani da WhatsApp, ita kuma iyayenta da 'yan uwanta suna Sudan, so don haka idan za su yi waya sai dai ya ba ta aron wayar shi saboda sauƙin samu da kira, kuma kiran ƙasa waje ta ce akwai wahala, akwai sanda suka yi magana sai wajen 2000 ya ci a minti 2000 suka ci a minti 2. Ta ce ko sirri suke so su yi da iyayenta sai dai su yi larabci. Shi kuma ya ce mata sai dai ta zaɓa ko WhatsApp ko aurenta. To ta yi alƙawari dai cewa duk da ta ce mai za ta kare mutuncinta amma ya ƙi yarda. Shine take su malam ya ba da shawara.
To, a haƙiƙanin gaskiya sau da yawa wani lokacin malam idan namiji ya hana matarsa yin WhatsApp ko Facebook ko TikTok ko YouTube, nan ni ban fiye zargin sa ba gaskiya. saboda magana ta gaskiya wasu matan ba su da kirki halin su ba da kyau kuma wasu ba su da amana kuma wasu in sun zo tambaya ba za su faɗi laifin su ba fa saboda ka dan miji da ya hana matarsa a wannan zamani yace katte WhatsApp katte Facebook katte kaza to ya kamata a tambaye shi meye dalilin sa kafin a bada fata wannan wataƙila halinta ne bai da kyau wataƙila bai yadda da ita ba wataƙila tana da ɗabi'u marasa kyau wataƙila kina ya taba gwada cikin keta amanar aure kina alaƙa da ƙawaye kina abubuwa wanda bai kamata ba to anan tsakani da Allah idan har halinta ne bai da kyau ɗabi'arta ne bai da kyau ya hana ta sai dai misali idan za a yi magana sai dai a yi magana ta wayarsa ba laifi yayi ba amma kuma gyaran anan shine bai kamata ita kuma za ta yi sirri da iyayenta da 'yan uwanta ya zo ya zauna musu ba in ya bata wayar sai ya tashi ya bata wuri ko ba ka bane ba idan ya bata wayar sai ya tashi ya basu wuri gaskiya ba wai kawai ya bada waya kuma ya zauna ya ji me ake tattaunawa ba to amma janibi na biyu na fatawar shine idan har wannan mata gaskiya ta faɗa tana da kamala kuma tana kare mutuncinta da darajarta kuma ta kare mutuncin aure ya kamata ya tausaya mata ya ba ta dama ta rinƙa yin WhatsApp ɗin saboda ta samu damar gaisawa da iyayenta da 'yan uwanta da danginta gaskiya da haka namijin da ya kafa matarsa doka irin wannan kuma ya ga ta kiyaye ko ta tsare daidai gwargwado to bai kamata ya ci gaba da yi mata azaba ya ci gaba da cutar da ita da shiga haƙƙinta alhali kuma shi bata tauye masa hakkin aure ba don haka a nan gurin ki ci gaba da ladabi da biyayya da neman alfarma ya bar ki WhatsApp din duk da ya ce miki tsakanin aure ko WhatsApp yana nuna auren naki bai da wani muhimmanci ma in kin ci zaki WhatsApp din to akan ki je ki WhatsApp auren ki mutu ba gwanda ki hakura da WhatsApp din ba sai ki hakura ki gyara halinki Allah ya baki nasara a kansa kuma ba dole bane gaskiya wai miji sai ya bar matarsa ta yi WhatsApp ko ta Facebook ko ta TikTok in ya ga dama wayar ma zai iya karbe ta idan babu zaman lafiya da ya bari a zo a ja masa fitina tashi hankali ba gwanda ya karbe wayar ba Allah kiyaye na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mutum zai iya yin alwala zai iya yin sallah da alwalar wankan tsarki wato wannan alwalar da ake ɗaya-ɗaya sun ɗaya-ɗaya
ya halatta na'am
Okay. Wannan take cewa tana yawan jin abubuwa a cikin zuciyarta game da lamarin musulunci sannan tace tana yawan jin kalamai a cikin zuciyarta wacce ba za ma ta iya furta su ba akan Ubangiji tana jin matuƙar tsoron hakan shine take so don Allah malam ya bata shawara
an koya miki addu'a duk lokacin da kika ji zuciyarki tana miki zance na banza na sabon Allah ki rinka raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasulan nabiyya shine addu'a da ake raditu billahi rabban na yarda da Allah ubangiji wa bil islami dinan kuma addinin musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma sanna anna muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulan annabi ne manzo ne nabiyan kuma annabi haka ake karantawa idan an shiga cikin wannan matsala kuma a yawaita karatun Qur'ani da sadaka maganin shaidan nam
wannan take cewa a iya zamanta da mijinta shekara wajen 5 tace babu wani abin alkhairi da ya taba hada shi da iyayenta sai ya fi shekara bai kira su ko a waya gaishe su ba abin yana damunta sai ta fara yi masa alkhairi da sunan shi zata sai abu sai tace shine ya siya har su kira shi ma su yi masa godiya haka zai ji kunya ya ce mata ya gode amma dai ya kasa gyarawa ta ce don Allah a ja hankali a kan maza wajen kyautatawa iyayen matansu in dai suna da hali
gaskiya ne wannan abu ne mai kyau duk lokacin da ka wuri 'yar mutane to ai iyayenta sun zama iyayenka duk lokacin da mutum ya auri 'yar mutane iyayenta sun zama iyayenka bai kamata mutum ya tozartar da surukansa ba bai kamata ya yi ko in kula da surukansa ba ya kamata ya taimaka musu ya kuma agaza musu ya kuma rinka gaishe su yana mutunta su. Gaskiya rashin yin haka din a cin fuska ne ga matar, rashin kyautatawa matar ne. Allahumma illa kuma wasu su rikan su ma ba kirki bane da su, halin su bai da kyau. To wani lokacin kuma mutum ya kan dan dage kafarsa saboda kare mutuncin kansa da kuma wataƙila mu'amalar in ta yi yawa za ta iya jawo matsala. Amma duk da haka dai a yi zumunci da surukai, a gaisa da surukai, a gaishe su, a yi musu fatan alkhairi, ko dan iyayen misalin ƴaƴan da suka baka su ji daɗi. Kuma yanzu wannan mata ai ta yi hankali malam, ta je ta ciri kuɗi ta sayi wani abu ta ba wa iyayenta, ta ce in ji mijinta da baya gaishe su. Ai wannan matan mata arziki ce, mata kirki ne gaskiya, ta yi ƙoƙari. Allah ya sa albarka. Na'am.
Allah ya saka da alƙawarin take cewa wai idan mutum ya idar da sallah, an ce mala'iku suna masa addu'a sai idan alwalin mutum ce ta karye. To shine take cewa wai idan mutum ya je ya dawo saboda wani uzuri zai samu wannan falalar?
Duk abin da aka ce a shari'a za a yi maka shi sai wani uzuri ya zo gindaya, to za ka ji gaba da samun wannan lada da falala, tunda ai uzurin ba a yin ka bane. Wataƙila ya wuze tofar, wataƙila cikinta ne ya ƙulle, wataƙila kaza da sauransu. Hadisin ya zace malamin hadisi matuƙar bai karya alwalarsa ba. Ana nufin mutum ya karya alwalarsa, karyawa ta kana sane ka karya alwala ka zauna ba alwala. Amma idan kai alwala ka je ka sake dawo za ka samu falala. Idan uzuri ya fitar da kai ka je ka dawo za ka samu falala. Saboda ai uzuri ne ya fitar da kai, shari'a kuma tana lura da uzuri. Na'am.
Wannan take cewa dan Allah malam ya sata a addu'a da ƴan uwa musulmi, Allah ya bata haihuwa mai albarka.
Ubangiji muke roƙo tabaraka wa ta'ala, ba ita kadai ba, duk wanda yake neman haihuwa bai samu ba, Allah ka bashi ƴaƴa masu albarka da alheri. Wannan baiwar Allah da ta rubuto min takarda daga nisan duniya tana buƙatar haihuwa, Ubangiji tabaraka wa ta'ala kai mata arzikin haihuwar, Allah ka bata ƴaƴa masu albarka masu alheri. Na'am.
Allah ya saka da alheri. Wannan take cewa tana cikin yanayin rashin aure, shekarunta kusan 20, ta rasa menene matsalar, gashi tana so ta yi amma abin ya gagara, tana jin abubuwa sosai na sanyin aure, amma sai dai abin in ya taso ta sha wahala sai ta dinga karatun Qur'ani, tana neman taimakon malam da shawara.
To na farko dai alhamdulillahi wannan yana nuna cewa ana samun yara ƴan mata na kirki. Yanzu wannan kaga daga shekara 20 bata ma kai 20 ba tana son ta yi aure, kaga ai tana so ta kare mutuncinta ne, tana so kar ta tozarta. Kuma ta saka ya ta ce tana cikin matsi da damuwar buƙatar auren. Idan matsin ya zo da damuwar ta zo za ta yi ta kuka ta shiga damuwa sai ta yi haƙuri, in Allah ya sa da za ki aure. Muna roƙon Allah da kyawun sunannakinsa da in an roƙe shi ki amsawa. Allah ya baki mijin aure na ƙwarai, Allah ya baki wa Allah salihi, Allah ya baki mutumin da zai riƙe ki ya mutunta ki ya mutunta iyayenki. Ubangiji wannan damuwa da 'yar uwa take ciki da matsi, Allah kada ka bar ta ta faɗa hannun shaiɗan, kada ka sa shaiɗan ya rinjaye da nasara a kanta. Allah madaukakin sarki muna roƙonka, Allah ka aurar da ita. Allah sa mu ji albishir.
Amin.
Kin aiko mana kin yi aure insha Allah.
Amin.
Idan kuma akwai mabuƙaci, tunda dai gashi ta turo da tambaya, kaga ai ba mijin ne ko? Ko ba haka ne ko? Ba mijin ne. Wallahi ana rashin maza malam injiniya. Ko da yake mata ba sa so a faɗi maganar nan, amma dai alamu yana nuna ana rashin maza sosai wallahi. Allah aurar da su. Na'am.
Amin. Wannan take cewa mijinta baya kula da ita a gidansa, take ita da yaranta, mamarta ce take kula da ita, kuma tace yanzu haka tana da juna biyu, shine take cewa ya aurenta yake, malam da Allah ya bada shawara.
Rashin kulawar miji baya kashe aure, dan miji bai bada ci da sha ba, ba yana nuna aure ya mutu ba, sai dai yana nuna ya tauye haƙƙi na shari'a, ya tauye haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala da ya dora musu akan kulawa da aure. Dan haka aurenki yana nan, amma ya kamata ki koma gidan mijinki, iyayenki su mai da ke gidan mijinki zai ci gaba da cefane, ya kawo masara, ya kawo abin da za a ci da abin da za a sha. Idan bai da hali ku ci gaba da yi, Allah zai ba ku lada insha Allah, amma aure yana nan. Idan kuma yana da hali shakiyanci ne irin na dan wannan zamani, to ya kamata a nuna masa in yana son matarsa ya zo ya dauke ta. Idan baya so kuma ya sauwake, miki in kin haihu kin yi idda kenan sai ki aure. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da miji da yara kuma tana da abokiyar zama. To mijinta sai ya sa yaranta su dinga kawo buhun shinkafa da taliya katan biyu da makaroni duk wata. Ta ce kafin ya kare ma an sake kawowa. Shi kanshi mijin kuma yana kawowa. Ta ce sai ta raba biyu ta bawa abokiyar zaman tata. To shine take tambaya za ta iya diba a cikin wanda ƴaƴanta suke kawowa ta yi kyauta da shi na taimakawa ƴan uwanta da iyayenta tunda wanda ba su da ƙarfi.
Wanda ƴaƴanta suke kawo abincin gidan kenan?
Eh.
Tana da nufin ya halatta ta ɗiba abincin gidanta? Ta yi kyauta da shi ba da izinin mijin ba?
Ba da izinin mijin ba. Tunda ƴaƴanta ne suke kawowa.
A ƴaƴanta suke kawowa nasu ne ko na ubansu?
Eh, to su ake kawo da ita da uban.
Na'am?
Gidan da ake kawowa.
Wato abin da ban gane ba. Kayan abincin da ake kawo mijin ne yake aikowa ya aiko ƴaƴanta su kawo mata?
Su suke siya. Tana da yara ne.
Ah, okay, ƴaƴanta ne suke daukan nauyinta?
A da shi ma yana siya, ƴaƴan ma kuma suna siya, sai sawaye su dinga ciwa suna kawo.
To na gane.
To yana yawa, yana musu yawa ne
ta. Ya halatta sosai kuwa ta ɗiba ba cikin wanda ƴaƴanta suke kawowa ta kyauta da shi. Sosai kuwa ba laifi, ya halatta. Ko namijin ne ma ta dauka indai bata wuce gona da iri ba kamar yadda hadisi ya faɗa. Ba laifi mace ta yi kyauta da wani abu na dukiyar mijinta ba tare da almubazzaranci da wuce gona da iri ba. Amma dai wannan ta takaito akan daukan cikin wanda ƴaƴanta suke kawo din ta dauka ta je ta bayar, wannan ba laifi wallahi wallahi. Na'am.
Allah ya saka da alƙawarin. Take cewa tana rubuce-rubuce littafi, to sai ta duba matsalar jama'a sai ta rubutu akan shi amma ta hanyar labari haka kamar karamin Nobel tace. To tace malaman islamiyyar ta da sauran malamai ta kusa ta tambaye su sun ba da halaccin haka bisa sharuɗa, wasu kuma sun ce babu kyau. To sai ta ce tana so ta ji ta bakin malam, sannan ta ce a rubutun da take a yanzu yawanci a cikin fatoyin kawai take tsinta kan kukan da mata suke a gidajen mazajensu, kuma an san kai ƙara wajen iyayensu sai a maida su saboda tsoron zabarci da maganganun mutane. Shine take tambaya bayan ta gama rubutawa za ta iya bayarwa a yi fim don ƙara faɗakarwa ko kuma ta tsaya a iya rubutun. Duk da dai wancan rubutun ma ta ce tana so ta ji bakinka kamar labari za ta bayar kamar Nobel ta ce.
To na farko dai lokacin da mutum zai yi faɗakarwa ta hanyar Nobel ne ko ta hanyar meye dai? Inda mutum faɗakarwa zai yi to kar ya saka ƙarya. Yawa ba a gyara mutane da labarin ƙarya. Saboda ƙarya haram ne. Ba shari'a bane, ba addini bane. Ki kokari ki tsinci abin da zaki tsinta. Ki premin labari wanda yake waƙi'i ne. Ko bai faru a nan ba, ya faru a can. Zaki iya bayar da shi a matsayin halin maza. Kina fahimta na? Zaki iya ba da labarin a matsayin halin maza, ko da kuwa ba za ki iya nuna ki ce Zaidu a Ɗanbatta ko Abubakar a Bauchi ko Suleimanu a Kaduna shi yayi ba, amma dai kina ba da labari ne a matsayin halin maza ne. Kuma yau da gobe ta tabbatar kamar yadda kike ji a cikin fatawoyin nan, ana ta tambaya cewa ga abin da maza suke yi mata. Da haka a wannan babu laifi. Zaki iya yin littafin ki a bisa wannan tsari din. Abu na biyu, yin fim a musulunci irin wannan wadda ake na zamani da tsiranci da bayyana mata ba hijabi da faɗin wasu maganganu wadda babu su, wannan bai halatta ba a shari'a. Amma a shirya drama, a yi fim a matsayin drama ta hakikanin abin da ya faru, wannan ba laifi ba ne. Amma kada a yi duk abin da ya saba wa Allah, kada a sa kiɗa a ciki, kada a bayyana tsiraici, kada a yi ashar, kada a yi ƙage, kada a ƙaro abin da babu shi a saka shi. Amma don a yi shi a matsayin drama don bayani akan munanan halayen maza da kuma ainihin wato sakaci da wasu iyaye. Wannan ba laifi bane, idan kin yi wannan ba laifi bane, kin ba da gudunmuwa. Wato na fahimci abin da take so ta yi. Hasan malam, akwai waɗanda Allah ya musu basira, yanzu kamar tana bibiyan wannan shirin ne, tana yawan jin complaint tunda dirzar da muka zauna a nan sai an kawo complaint. Dirzar da, kamar yadda nake gaya ma kullum, wannan fa yana fassara maka haƙiƙanin yadda rayuwar al'ummar tamu take ciki ne, in dai a cikin harkar zamantakewar aure ne. Kaga mutanen nan ba sanin su muka yi ba, ba mu san auna gari suke ba, amma su yi ta tuwo abu kusan iri ɗaya. To yana nuna mana halin da mutane suke ciki. To ita sai take tsintan waɗannan incidences, halaye da mutane suke faru suke yi, sai ta yi labari a kai don ta ƙazantar da munanan, wato ta ƙazantar da ɗabi'ar da ake, sannan da kuma halin da kullum za ka ji an rubuta wani an ce iyaye sun ce a yi haƙuri a
koma.
A yi haƙuri a koma. Mazinaci ne, a yi haƙuri a koma. Ɓarawo ne, a yi haƙuri a koma. Mai duka ne, a yi haƙuri a koma. Kawai karatun iyayen yara a kan aure, saboda an gaji da 'ya'yan, kuma kowa yana firar minar mas'uliya, yana gudun nauyi ba zai iya ɗauka ba, ba wani zaman yarinya, babu abincin da za ci, sai a ce a yi haƙuri a koma. To shi ne sai take haɗa labari akan wannan, sannan kuma daga baya take so ta bawa wataƙila wanda za su iya mai da shi a hoto da zahiri, su yi. In dai wannan ne, wannan na ganin ba laifi, amma abin da na faɗa kana shigar da ƙarya. Sai dai kawai ki bayani akan me halin maza da kuma halin wasu iyaye, sai ku yi framing labarin ku, kuma daman ba ƙarya ba ne, tunda daman kin jijji misalai irin wannan an ka kawo. Idan ta yi wannan ta kyauta, sannan kuma ta yi duk abin da ta ke yi, duk abin da zai saba shari'a a cikin fim ɗin nata ko diramar ta. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa kafin ta yi bacci, idan ta yi kuka haka, to idan ta yi bacci ta yi mafarkin kuka, to duk wanda yake tare da ita sai ya ji tana kuka. Sannan idan ta yi karatun Ƙur'ani kafin ta yi bacci, shi ma haka za ta yi ta karatun Ƙur'ani ko da ta yi baccin, sai dai an tashe ta sai ta daina. Ta ce idan ta yi mafarki mara kyau, idan ta farka ta yi addu'a, sai ta faɗa a ranta, misali tana so ta yi mafarkin Saudiya, to kawai sai ta ganta ta yi mafarkin Saudiya. Ta ce ta taɓa mafarkin babanta ma wai a ƙasa, ita a sama, to sai ya faɗa mata maganganu dai marasa daɗi. So da ta koma gida, da ta tashi sai ta tambaya, sai aka ce ana bin sa azumi, sai ta
ya mutu ne baba,
eh, baban ya rasu. So sai ta rama masa wannan azumin, sai ta ƙara yin mafarkinsa, gashi yana mata godiya. To shi ne take tambaya, hakan yana da kyau wannan abin, ko kuma yana da alaƙa da ƙwaƙwalwa ko lalura ce? To dai na samu ma dai na tambayi likita, ban sani ba za ka ji abin da ya faɗa ko za ka fara yin.
Eh, likitan ya bayani tukunna.
Okay.
Sai mu ji menene abin da sannan ne kun faɗa abin da zan.
Na tambayi likitanmu Dr. Umar Yamko.
Na'am.
Ga abin da yake faɗa.
Assalamu alaikum warahmatullahi, injiniya ka kokari, to Allah ya taimaka. Ina wa malam fata alkhairi. To na ga bayanan ta, to irin wannan yayi kama da abin da muke kira sa da lucid dreaming. Lucid dreaming shine mutum idan yana bacci ya san cewa, idan mutum yana mafarki ya san cewa mafarki yake yi, sannan kuma har yana da dama ya iya canja wannan mafarkin da yake yi. Hakan yana da amfani musamman idan mutum yana yawan irin mafarkai marasa kyau, to yana da damar ya canza wannan mafarkan su daina so da tashi, ya maida wannan abin ya zama abu na salama. Wasu akwai mutanen da suke ta kokarin su koyi irin wannan abin, to amma ne za ka ga abu ne wanda za a iya cewa kamar baiwa ne dai ya danganta. Suna kokarin cewa wai akwai yadda ake a koya, to amma abu ne dai wanda bai gaji shi na, amma akwai wanda ko ba su koya ba za ka ga suna yin irin wannan abin. In suna bacci suka fara mafarki na abin tsoro, to nan da nan za su ga a ai mafarki ne kawai. In sun ga dama ma sai su canja abin sai dawo abu mai daɗi, to sukan yi yin haka. So irin wannan abin kuma yana da wani amfani na da yawa, wanda za ka ga suna irin wannan abin za ka ga suna da basira gaskiya sosai. So wannan zan iya cewa baiwa ne, To amma ne idan ya zama na akwai matsala musamman ma naji tashin lokacin idan tayi kuka idan tayi bacci sai ta ci gaba da wannan kukan to zai iya kasancewa idan ya zama na tana da wani wasu matsaloli daban a gefe kamar misali matsaloli na damuwa haka tana cikin damuwa tana cikin kunci ko tana cikin wani fargaba haka ko kuma ya zama na misali abinda ta saba yi da tana jin dadin shi yanzu ba ta jin dadin shi tana kasancewa kore yaushe cikin bacin rai haka ko kuma cikin tsoro ko kuma ya zama na shi wannan abun ya taba mata yanayin yadda ta saba yin rayuwa misali ba ta iya shiga cikin mutane ba ta iya yin sana'a ko ba ta iya yin karatu yadda ya dace abin da ya taba mata wani bangare na rayuwarta haka sai irin wannan zan ba da shawara akan ta je asibitin psychiatry idan ta je za a tattauna za a yi mata tambayoyi wanda za a zakulo abubuwa masu amfani a wannan bayanan nata wanda in dai har ta kai ga an fahimci cewa a wannan matsala ce ko na damuwa ko na fargaba haka yake kawo mata wannan abu to akwai shawarwari da ake bayarwa sannan kuma akwai magunguna da za a bata amma ne idan ya zama na duka waɗannan matsalolin babu ko dai ta ita tana da misali control na mafarki ne ko musamman ma kaga wannan da take cewa ta yi mafarkin mahaifinta wanda har ake gaya mata cewa akwai azumi da ake binsa kuma har ta rama masa to wannan ne dai bana iya cewa komai ba wannan sai dai in mai da wannan bayanin zuwa ga wajen malam sai ya kara mana haske a wannan bangaren amma ni dai ta bangaren lafiya in dai har ya zamana akwai wasu matsaloli bayan wannan kamar wancan wanda na faɗa ɗin to yana da kyau ka je asibitin psychiatry asibitin kwakwalwa da tunani sai a bincika idan ta je aka tabbatar mata a tunanin ta komai na ta lafiya kalwiki to definitely wannan yana tunani malam kusan shi ne zai ƙara dan wasu bayanai akai wanda za a ƙara fahimta ta iya kasancewa wata baiwa ce ko wani abu ne da ban haka ban sani ba ne to Allahu a'lam
Dr. Umar Lamko kenan Yamko afwan ɗaya daga cikin likitoci da muke tare da su kuma ɗaliban mu na ilimi waɗanda suna bibiyan mu a cikin wannan shiri dare da rana shi ma kuma ga gudunmuwar da yake bara kamar yadda muka sha bayani daman idan an kawo mana wata tambaya da ta shafi harkar lafiya to ba ma magana a kanta sai mu miƙa wa masana fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun wa fuqu kulli dhi ilmin alim idan mun lura da bayanan likita yana nuna cewa ana iya samun mutane masu irin wannan da suke iya controlling mafarkinsu kenan suna mafarki akan kaza take za su iya sai kuma su ji cewa ai wannan mummuna abu ne su juya shi sai ya zama kyakkyawa ya faɗi sunan abun da turanci yana iya faruwa yana iya cewa baiwa ne to kuma ba wani abun da ya ci karo da addini akan faruwar haka din zai iya yiwu Allah yana iya zaɓen wasu ya musu wannan haka bitali abu na ƙarshe da ta faɗa ta ga mahaifinta a cikin wani yanayi kuma washe gari ta tambaya ya kai aka ce mata ai ana bin sa bashin azumi da bai rama ba kuma ya bar duniya ta rama wannan azumi kuma Allah ya kawo mata wani mafarki ta ga cewa gashi yana cikin kyakkyawan yanayi wannan shi ma baiwa ce kuma yana iya yi Allah yana iya zaɓen wasu mutane ya nuna musu abu a mafarki wannan duk malamai sun faɗa wallahu alam da ka babu illa a ciki illa iyaka dai sai wannan matsalar kukan in ta yi kuka ta yi ta kuka kuma a bacci to wani lokacin malamai suna cewa duk abin da mutum ya kwanta da shi to yana yin mafarkinsa ta ga yadda ta kwanta da kuka don haka sai abin ya yi ta to haka mutum ya kwanta da farin ciki ma to sai abin kuma ya yi shi to akwai kuma shaidanu akwai kuma babin shaidanu da za su sa mutum ya ta ihu a cikin dare shi ma nan bayan ta je likitan psychiatry ya duba ta to kuma ta karɓi azkar da za ta rinka karantawa da daddare za kwanta bacci suratu sajada suratu tabara kwanciya da alwala qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku insha Allah za ta rabu da wannan mummunan abu da suke gani a mafarki wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai mutum zai iya kyautata wa kakanninsa fiye da iyayensa ta ce tun daga yayanta suka rabu da mahaifinta suka rabu da mahaifiyarta a wajen kakanninta ta taso yanzu ta kai shekara 20 su suke kula da duk abubuwan da abubuwanta
su ma kakanni iyaye ne ai kakan mutum ai kaman ubansa ne kakar mutum kaman uwarsa ne su ma duk su ne suka haifi iyayen ai dan an kyautata musu ba laifi bane ko musamman wanda tana da uzuri a hannunsu ta taso kuma tana tare su dole samu taimako sama da abinda iyayen da suka haife ta suka samu na babu wata illa tunda ba da niyya kika yi ba ba kin yi ne da niyyar kin wulakanta iyaye ba ba kin yi ne da niyyar kin tozartar da su ba kuma kin yi musu sakayya ne wannan babu laifi kuma kyautata wa kakannin ai kyautata wa iyaye ne yanzu dana bai mini dinki ba sai wa babana dinki ai zan ji dadi babu laifi a ciki mace yarki bata miki dinki ba sai ta yi wa mahaifiyarki babu laifi a ciki wannan babu wani aibu wallahi alam nan
Allah ya saka da alkirani take cewa mijinta yana da kirki yana kula da iyali amma daga baya ta gano yana mu'amala da mata har abubuwan ba tsaddai ana tura masa duk lokacin da ta masa nasiha wai sai ya fusata ya kaurace mata duk da ta taba bashi shawarar ya kara aure idan bata ishe shi ba amma ya ce babu matsala a bangaren ta tace ta taba ganin condom kwaroron roba kenan a kayansa tace abin ya matakar dagula mata lissafi amma duk da haka tana kokarin kyautata masa da yawan yi masa addu'a bayan ya kara aure matsalan ma ya ci tace ta kara tsananta bai ta gano yana soyayya da yar uwarta ta jini wacce suke uwa daya uba daya
kai
tace kuma still ya dawo yana kaurace mata ga canjin mu'amala ta kara rikicewa dai ita tace ba ta son ta tona asirinsa ga kowa saboda girmamawa da zaman auren su tace tana kokarin hakuri da neman mafita saboda ƴaƴanta makomar su dan haka tace neman shawaran mallam kan yadda za ta magance wannan matsala cikin hikima
to Allah ya miki albarka ka gani wannan tana tunani sosai ta faɗi gaskiya ta yabe shi amma Allah ya jarrabe ta ta yabe shi Allah ya jarrabe ta abin da zaki kamar haka na farko dai ki zaunar da shi mijinki ne kira shi ku zauna ki ce da shi wani kana da yaya mata kana da yaya maza ka ji tsoron Allah wannan abin da kake yi fa ba za ka ji daɗi ba in an yi wa yayanka abu na biyu wannan abin da kake haramun ne abu na uku cin mutunci na ne kuma cin fuska ne kuma cin amana aure na ne abu na hudu ba zan taɓa yadda da wannan al'amari ba kuma zan yi iya kokari na sai ka daina wannan al'amari daidai gwargwado amma Allah ya rufa ma asiri kar ka bari asirin ka yi tono ki gaya musu wannan ki ce Allah ya rufa ma asiri kar ka bari asirin ka yi tono shawara ta biyu ki haramta masa alaka da kannan naki gaba daya kwata kwata ki haramta masa alaka da kannan ki ya daina musu waya ya daina musu ainihin wato ko gaisuwa kar ta hada su tunda yana da tsaurin idan da zai je nemi kanwarki uwa ɗaya uba ɗaya ne mai lalata da ita wannan mutum bai da aminci to ki datse alaka sa da danginki duka gaba ɗaya indai mata ne sannan ki ci gaba da zama da shi a haka din ana masa nasiha ya gyara wanda ba aqidar mu bane kuma ba fahimtar mu bane mace ta ci gaba da zama da mutum mazinaci amma kin zo da kalmomin da ya kamata a lura da su suna da muhimmanci kin ce yana da kirki kuma ba ki so ki tona asirinsa to ki ci gaba da raka shi da yi masa addu'a kar ki gaji kuma idan akwai wani malami da kika sani yana ganin sa da kima to ki dauke shi ki kai shi ki bayani cikin mutunci da mutuntawa ki ce ai masa nasiha Allah shiryar da shi muna mata addu'a Allah shiryar da mijinta na'am
amin wannan take cewa ita musulma ce yau sai ta ji tana son yin sallah gobe kuma sai ta ji sabanin haka tace sai ta kai kwana biyar bata yi sallah ba kuma idan ta tuna abin sai ya dame ta ta yi kuka ta yi dana sani sai ta rama sama sai alƙawarin ba za ta sake ba amma ba zai hana gobe ta sake ba kuma shine take neman shawaran mallam da kuma addu'a
na farko dai wannan fitina ce ba karamar fitina ba kuma wannan bai zama dalilin da za a yafe miki sallolin da ake binki ba amma ni na fi zargin akwai shaidanci a ciki, akwai shaidanu, akwai aljanu a ciki. Ki je ki nemi maganin aljanu, shaidanu, karya ainihin wato lagon aljani a cikin mutum, yawan karanta suratul baqara da kuma karatun alqurani akai-akai, da ainihin wato yin azkar na safiya da yamma, sannan kuma ki ci gaba da yin sadaka. Allah ya raba ki da wannan masifa da bala'i, dan barin sallah bala'i ne, barin sallah masifa ne. Kada tsautsayi ya saki da ki mutu a kwanakin da baki sallan ki mutu an shiga uku. Allah ya kiyaye. Na'am.
Allah ya santa da kai. Wannan yake cewa matarsa ce take waya da daddare, amma wai da yayinta take waya sai suke karfe 3 na dare wai. Wani lokacin suna waya, ta sha mata magana sai ya ce aima, sai ta ce aima haraminta ne, kuma shi ma yayin nata yana da mata. Tace to dan, yace dan Allah yana so mallan a ja hankali, ana ko ana yin iyaka ne da maharami, abin da shi gaskiya yana damun shi. Ha ukun dare.
Abu na farko dai ka gane me suke faɗa a cikin zancen, ya zauna ya ji me ake faɗa. Na halatta ya ji me ake faɗa saboda iyalinsa ne. Abu na biyu ka hana, wannan ka ya halatta kai iyaka. Idan shi yayanta ne, kai kuma mijinta ne, miji ya fi yaya ƙarfi a kan mata, da ka kwace wayar ka kira shi ka taka masa birki ko da yayanka ne, ka ce kar ka sake kira min mata ƙarfe 2 dare ko ƙarfe 1, kar ka sake, ka ja masa kunne sosai. Da abin nan sau ɗaya ne ya faru, wannan za a iya ce, amma sai ya zama al'ada. Kuma yanzu akwai fitina injiniya, akwai fitina. Kar ka yadda kai wasa da wannan, za su maka illa ba ƙarama ba. Ka kunna mata wannan karatun da na faɗa, ko karatun Qur'ani ne suke su kai ƙarfe 3 dare ka dakatar da ita, ta shiga hakkinka. Ko hadisi yake biya mata yayan nata, in alfuga-fuga ko alfuga-fuga ake ce, alhuda-huda, ka hana shi. Ai wannan ma illar ma a fili ma take. Ukun dare kuma kullum ka karɓe wayar, ka hana. Yawwa, to shi kenan, kan na zuga shi ko? Ba zuga ba ne, gaskiya ne. Yawwa, kar ka bari, ka hana. Ka kira shi kai adireshin nasa sosai, kai mai karatun tanisu, ka ce kar ka sake kira mun mata bayan ƙarfe kaza. Ita ma ka kafa mata doka, ka ce kar a sake waya da ko da mahaifiyarki ne, kai ko wanda ta haife ta ne, tana mata waya ƙarfe 3. Wannan akwai shiga haki a ciki, kuma sun rena ka gaskiya. Ina gani akwai reni a ciki. La yajuzu, la yajuzu, bi halatta ba, wallahi alam. Na'am.
Ina saka da alkiri. Wannan take cewa mutum ne yana da mata biyu, yana yawan tafiye-tafi, sai ya ce duk wadda ta ƙara fita bayan ya yi tafiya ba da sanin shi ba a bakin aurenta. Bayan wani lokaci sai suka fita, suka je wata unguwa har suka biya gidan ‘yar uwar shi.
A ta kenan, sai sun fita.
Sai ‘yar uwar ta shi take sanar da shi, ai matan shi sun biyo, amma ta ba su saƙon shi su wuce da shi. Sai ya ce mata ta ba su waya, zai yi magana da su. Ai sun san, ya ce idan suka fita ba da sanin su a bakin aurensu, don haka wannan hukuncin ya hau kansu. Ya kira ƙanin mahaifinsa, ya ce da shi matansa sun fita, ya ce duk wacce ta fita a bakin aurenta. To tambaya a nan shi ne, wai akwai wannan auren ko babu? Sau da wai da ya dawo kuma sai ya ci gaba da zama da su, aka mishi magana, sai ya ce ai ƙanin mahaifinsa ya ce wai ba su saku ba. Saboda wai kowace ta tafi, ta faɗi uzurinta daga baya, shi ya sa.
To Allah sauke. Mun sha yin bayani akan wannan. Duk lokacin da namiji ya yi barazana wa mace, ya ce mata in ta yi kaza a maimakon aurenta ta yi ɗin, ba saki ba ne. Sai dai idan ta dawo ya rubuta mata takarda, ya tabbatar mata ya sallame ta. Tunda kuka ya dawo da ku, kuma har ma an tambaye shi, ya ce ga abin da aka ce kenan, da mun ba sakin ba ne. Wallahu alam. Na'am.
Wannan take cewa ta fita da mijinta wajen buɗe account, sun fita tare, sai aka tambaye shi me alaƙarsa da ita. Sai ya ce wai shi ɗan uwanta ne. Sai mutumin ya ce kamar yaya? Kamar taya? Sai mijin ya ce shi yayanta ne. Shi ne take tambaya menene hukuncin hakan?
Babu laifi, ai ya girme ta daman ko? ba laifi a ciki dan mijinki ya ce shi ya yi gine auren ku daban ciki katin banki kuma daban kuma an bincika ai ya girme ko da kwana ɗaya ne da haka ya yanki ne ba laifi bane auren ku yana nan ba ya da alaka da aure na'am
ana saka da alƙari wannan take cewa shekara uku mijinta baya shiga ɗakin abokiyar zamanta sai ɗakin ta kawai yake shiga tayi ya dinga shiga sai ya ce shi kawai a rabu da shi shine take neman shawaran malam
to ki masa nasiha ya koma ɗakin matarsa kin yi jihadi kin yi kokari kuma kin yi kokari gaskiya mai hankali ce ai in wata maukaciyar ne ai murna ma za ta yi tafi ta ce ita ce matar aure ita ce matar gida abu na biyu a idan bai koma ba za ki iya ba wa ita kishiyar taki shawara ta sanar da iyayenta su bi mata kadu gaskiya shekara uku ya yi yawa kuma wannan ka san me yake nunawa zaluncin wasu mazan abu na biyu yana nuna maka wasu matan suna da haƙuri mace ta zauna shekara uku miji baya kwana a ɗakinta ba ta faɗa ba ba a sani ba tana ta jira ne yanzu irin wannan mijin idan ya je gamu da Allah mai zai ce wa Allah
kuma ka ga ba sihiri ba ne
eh
ita ta mai sihiri ai ba za ta rubuto tambaya ba
kware kuwa
yi
a ko a ce ko kishiya ce ta ziga
kishiya
ce ma ta rubuta to amma ba a sani ba injiniya ba a sani ba ban sani ba mu neman mai uzuri
da aka yi magana cewa ya rabu da shi ba bai ba da uzurin ba da sai ya ba da uzurin a inda ta mai magana amma da
ya ce a rabu da shi to wannan da yin a nan garin yake a haɗa mu da shi a nemo a ce a haɗa mu da shi saboda mu taimaki matan nan gaskiya ya kamata a taimaka mata gaskiya a yi mata jihadi duk da dai wani fa zai iya cewa bai ma san yana yi ba to kun yi magana ne
sai ta mai magana mallam ya ce a rabu da shi
eh
yana
tsane
a rabu da shi
azaba ce kawai kuma me yasa to kai bai sake ta ba azaba ta yi yawa abin da yi ba daidai bane malama kuma zalunci ne in dai ba da to mu dai yanzu mu san uzurin da zamu iya bashi ba gaskiya kuma irin wannan cutarwar ta bayyana ta fito fili shekara uku ai azabar ta isa Allah ya sauke amma dai a ce mata ta daɗa shiga cikin abin deeply ta taimaki ƴar uwarta abokiyar zamanta ko za ta iya samu wani uzuri ko a tambaye shi kar a rabu da shi din ai ta gaya masa Allah ya sauke na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin dunƙula hannu a sallah yayin dagowa daga sujjada sannan kuma yana roƙon a taya shi da addu'a akan kasuwancin da zai fara yanzu haka yana nan ƙasar Niger yana ƙasar Niger
dunƙula hannu idan za a yi dago daga sujjada al'ajinu ake cewa haka al'ajin an ciro shi ne daga al'ajin gauraya gari an gane wannan yana cikin sunnar ko in ce sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yunkuru ya taso yana dunkule hannu da haka yana cikin sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam muna maka addu'a kasuwancin da zaka fara a ƙasar Niger ko a ƙasar Togo ko a Ghana ko a Nigeria Allah ya sa maka albarka a cike dawo da kai gida lafiya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa wata yarinya ce wai aka tura ta jami'a shi ta fara harkan maza tana bibiyan maza har ta yi ciki sai iyayenta suka zubar da cikin shine wani ya ce musu ai sun yi kisan kai Allah zai musu hukuncin wanda suka yi kisa ranar gobe kiyama shine ake tambaya wai haka ne
kwarai kuwa me yasa ta zubar da cikin ciki kam duk ciki ne ai da cikin sunna da cikin da aka yi da sunansa ciki haramun ne zubar da ciki shikenan na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa take cewa menene hukuncin shafawa ko kuma wanka da sabulin da zaka ji an ce wai gyaran fata ne amma baya saka bleaching ta ce mijinta ya siyo mata masu tsada sai ta yi amfani da su sai ya ce mata ai ba sa saka fari shi ma ya yi amfani da su ta ce da ya fara amfani da su ta ga ya washe sosai to akwai na ya kitso ma da wanke gashi shi ma wai ta ga amfani da su saboda wai ta ga ingredients din abubuwan da aka hada maganin akwai su hemp da su alcohol sai ce ai ba giya bace so dai ita ce ai mata bayani akai saboda tana jin tsoron kar ta yi amfani da su da sauran
ba lafi amfani da sabulu ko omo ko mai da yake kara fatar mutum kyau dama asali ai ya kamata in kai wanka ka kara haske ko ya kamata in ka saka omo ka wanke rigar ka aga ta yi haske da haka wannan mai da yake amfani da shi ko sabulu ba laifi bane dan ya amfani shi kuma ba ruwan ki da abin da aka hada aka yi da shi na dai babu wata najisa da ta fito a fili ba haramun bane wallahi alam na'am
Allah ya saka alkhairi wannan take cewa tana neman shawarar mallam sun rabu da mijinta tana da ciki kusan wata hudu tace ba ta haihu ba har yau tunda suka rabu baya nema balle ya ji ya lafiyar jaririn cikinta ko ya sauke nauyin da yake kan shi iyayenta sun ce a rabu da shi amma ita kuma tana matuƙar tausayin babanta akan ɗawainiyar da yake menene shi ne take neman menene mafita
a shari'a duk wanda ya saki mace tana da juna biyu ko tana da ɗa shi zai ɗauki nauyin wannan juna biyun ko ɗan a shari'a don haka ana bin tsohon mijinki bashin ci da sha na jaririnsa dan ɗansa ne ko ma bai kawo ba dai ana bin sa bashi a lahira sai ya biya abu na biyu ga babanki yana cikin rauni ba ya da hali an ɗora masa ciyar da jariri da ɗaukan nauyin jariri yau jariri ɗin nan ko famfas aka barka da shi ko yau malam jariri ɗaya idan bai da lafiya an kai shi kemis ba sai ci 25,000 maganin jarirai tsada muna fatan ma gwamnati ta sa wani discount na musamman akan maganin yara ƙanana gaskiya wallahi ya kamata a sa subsidy na musamman gwamnatin tarayya da ko gwamnatin jihohi yanzu kaga suna kokarin a zazzabe su din nan ya kamata gwamnati musamman a samu wani gwamnati gwamna ya ce a jihar duk wani magani in dai na yara ne daga kaza zuwa kaza ya sa subsidy wallahi za ku samu lada saboda malam kullun yara ba su lafiya zazzabi malaria ciwo kullun amma babba ko ciwo ya kama shi a hanya yana murje ciwon yau da gobe da ya fita sau ɗaya biyu ciwon ya tafi amma yara malam ba lafiya wannan ya kamata a kula don haka idan kun caje shi kuka takure shi kuka ce sai ya biya kuɗin shayarwa ba ku yi laifi ba idan kuma kin yafe masa kin kyale shi wannan kuma kyautatawar ki ne hakkin ki ne kika sariyar wallahi alam na'am
iyayen ne ai su suka ce a rabu da shi wannan
iyayenta
iyayenta ba
suka ce a rabu da shi tunda su suke ciyar da yaron suke daukar nauyin sa
ita kuma ta san wai baban tana tausaya wa baban bi da ƙarfi
to sai ta bi umarnin ubanta idan kuma za ta iya tatsan kuɗin a wajen mijin duk da haka ta taimaka wa uban ba laifi ta yi ba wannan a rabu da shi din ai na karamci ne ai ba mamaki uban ya ce a rabu da shi amma in ya ga ana turo 30,000 duk wata zai ce abin kuma har da wahala kaga zai karba to kawai ta karba eh ta karba ta takure shi ya bayar Allah ya mana afuwa nam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mu bi ne tace su bi ne a wajen mijin su ita ce karama tace kuma ba ta haihu ba ita kuma abokiyar zamanta tana da yara to idan zai mansu wani abu da ya shafi yara ita baya saya mata ita kuma abokiyar zama mai yaran a cikin na yaran da aka sayi musu tana samu ta samu a ciki shine take tambaya hakan yayi daidai ba ta jin dadin abin ta masa magana ya ce shi dai wai yara zai yi ba sannan kuma ta ce ai waccan din tana samu ta diba a na yaran wai sai ya ce wai shi Allah ya gani dan Allah yake yi ba da wata manufa ba har ta ce ma dai gaskiya ya sake ta ta gaji da zama da shi ta soya ta rasa yadda za ta yi kuma ya iya masa
to da mijin muna iya magana da mijin da yana kusa daidai yayi gaskiya mata ce guda biyu ya zo sayo alawa ɗaya matar tana da ƴaƴa ɗaya ba ta da ƴaƴa da ya zo sayo alawa sai ya sayowa yaransa na matarsa wance alawa kaga wannan alawan ya sayo ne da sunan me waɗancan yara ita kuma da yake mai kwadayi ne ta diba a cikin alawar yara ba da izinin miji ba shi bai sai mata ba sai ta dauka ta ce albarkacin yayanta anan miji bai da wani laifi amma da ya kamata ne tunda ya san cewa hakan tana faruwa dan kashe fitina a gidansa to alawar sai ce kuma iyaye gana ku sai sai kwaya biyu yace ke gana ki ke ma kwaya biyu ke gana ki to da abinda mijin ke kamata ke yi kenan to da zamu samu haduwa da shi sai mu bashi shawara akan auren ya mutu yawa
ko min ya yawaita ne gaskiya sai Yohanna ma yake cewa
to kaga kuma wata kila kai kuma Allah sa ba karin gishiri kai ba a cikin abun amma dai
kaga ta da mutunda kaji ana magana
gaskiya ne kuma gaskiya ne mallam kuma ba mamaki ya rinka siyo nama to yanzu shi wannan mijin sai ya siyo nama kawai ya ce a yara kadai kuma ba mamaki faifai hada baki da uwar gidan
ko sai shawara masu
waye yi wallahi ita ku ta dauka ita ta zama hakuri ga rashin haihuwa ga azaba gaskiya ne karta kashe auren ai kokari hada mu da su a sulhunta su a bashi shawara kuma ina ganin zai gyara insha Allah na'am
Allah ya saka da alkai wannan take cewa ita ma dai akan an ce idan akai alwala ta wankan janaba wai abinda ta faɗa ita na san dai wai bai halatta a sake wata ba shine take cewa idan tayi wankan janaba bayan tayi sai tayi wankan soso da sabulu to ita wai sai ta ga kamar alwalar ta batta ta warware ko dai bata yi ba shine take tambaya za ta sake wata ya abin yake
idan baki sake alwala ba baki laifi ba in kuma kin sake ma kin kyautata alwudu ala alwudu nurun ala nur alwala ka alwala haske kan haske ne ba laifi bane a shari'a mutum yana da alwala ya dade jaddadawa dan haka in kin sake wata alwala baki laifi ba ba kuskure bane wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkari wannan yake cewa menene hukuncin wanda yayi wa Allah alƙawari kuma ya saba yace yayi alƙawarin ba zai taba aikata zina ba har ya koma ga Allah wai amma wata ta samu nasara ta lalata mai rayuwa kamar yadda ya faɗa shine ke tambaya abin da ya dame shi yanzu ya zai
shikenan sai ya tuba ga Allah ya je ta istighfari ba na abin da zai in banda ya tuba ga Allah da rantsuwa yayi da sai mutum ya je ya kafara amma ya alƙawari ne kuma ya saba alƙawari sai ya je ya tuba ya nemi afuwar Allah ta'ala na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da miji sun shekara 5 tace amma baya ta samun gamsuwa sannan ba soyayya sannan zai dinga mata masifa ita kawai idan tana da idan yana da bukata ne zai neme ta to dai tayi ta fada har sun yi fada haye yake gaya mata maganganu yake cewa da ya kwanta da ita gwada ya kwanta da karuwa yake ce mata ma ya fi son kare da ita
kai jama'a
ta ce sai ki sati biyu ne ba ta ko sisi ba ko stira baya mata kuma yana yi wa kanshi kala biyar ta ce ko wannan sallar kala biyar yayi wa kansa ta ce ta gaskiya ba za ta iya ci gaba da zama da shi ba saboda tana jin kamar bai ta kashe shi shine take neman mafita take neman shawara kar ta fada halaka
mafita shine madama zaki neme ya sauke miki matukar abin da kika fada haka ne ai babu mun sauran zama kuma baki laifi ba in kin neme ya sauke dan Allah kar ki kashe shi saboda mu muna jin tsoro in mace tace za ta kashe namiji fa a wannan zamanin sai ka ji ta kashe shi kar ki kashe shi dan Allah kar ki kashe shi amma ki kashe auren ba shi zaki kashe ba auren zaki kashe amma kafin ki kashe auren duk da na sai yanzu a fusace kike inda za a sanar da iyaye ko ƴan uwa ko dangi ko waliyai su ja masa kunne ko zai gyara to da haka zai fi idan ku ba za ta yi ba maza ki nemi ya baki takarda ki baki saba wa Allah ba na'am
Allah ya saka da alkai wanda take cewa ba ta zaman lafiya ita da abokiyar zamanta duk da dai kowace gidanta daban sai mijinsu ya shirya musu tafiya zuwa Kano wai za a je a gaida malaman sa kuma yace tare za su tafi sai ta ce ita ba za ta ba saboda ta san halin waccan yace dole fa sai an je tare daga Kaduna har Kano suka zo suka ta tatar baki a hanya yana ta ce musu su shiru ba su shiru ba har suka je da za su dawo sai da suka zo tsakiyar daji sai yace su fitar mishi daga mota
shiwa
shi majin
a dawowa a hanyar Kaduna ne yadda ake abubuwa
farewa a daji wajajen wasu kauyuka kawai yace su fita
Allah ya sa dai ba kusa da zazzau bane ba mutanen zazzaga wannan Allah ya kara musu albarka
a koyan Kano ne yace zai fita tace a gaban su ya dau passenger ya tafi shi ya bar su
kai ban gane ba kai
passenger ya dauka ma ya tafi su ina
ya zubar da matan sai ya dau passenger
eh ko a kona dan gure ne suna ga anan za a samu passenger ji
la ilaha illallah
ya tafi su ya tafi sa kuma yace kada su sake su dawo gidan shi sai ya ba su izini tace suka lallaba suka tafi gidan yayar shi a kauye yanzu sati biyu kenan har yanzu shiru idan sun kira shi sai ya ce su ci gaba da zama zai neme su tace ga su garin kauye ne wai sun kode sai da Allah malam ya taimaka ya ba shi hakuri bus san halin da ƴaƴansa suke cike ba
yanzu daga kauyukan suka turo mata ka tambayar nan
wallahi ina ga akwai WhatsApp
lalle lalle
kai wato kai tafi gidan iyayen su ba su laifi ba
kai wato ni wasu mazan ko ni shi kai wasu mazan wato ka ce mutum mugu ne a'a ka ce a'a namiji ne tsayayye ne ka ji tunanin wasu ba
wallahi
yanzu malam mutum zai iya
wallahi yayi malam
mutum ya dauki iyalinsa matarsa da yaya
ba yara
a'a malam da ai tun tuna da yara ai
eh yaran suna
a hanya ka jefar da ka jefar da iyalin ka tafi ka dauki passenger kuma kai tafi ka mutum zai iya
dan ku yayi tunda suka
la ilaha illallah la ilaha anya ku nan gaba bai kamata a rinka auna kokwalin mazajen nan idan za su yi aure ba a tabbatar da hankalin su to Allah ya sauke a ko ba sa jin magana Abdullahi ai wannan ai bai kamata ba bai kamata ba to na farko dai ku din ma ba ku da kirki bari mu fara da ku ku din ma ba ku da kirki ku da kuka yi ta zage-zage an taho a hanya a gaban mijin ku ta zage-zage an zo zumunci kuma gurin malaman sa zai je gaicewa ni dai da ma wani ya zo min gaiso sallah da iyalin sa zan ce wannan mutum ko shi ne ne in neme shi sannan adawa ma suke ci gaba da yin fada duk da ita wannan din ta bada uzuri cewa ya san halin su ba sa shiri to Allah sauke fatawar ita ce muna ba shi hakuri yayi hakuri azaba ta isa haka kuma wannan gashi sun ga su ai ka zubar da su a daji ka tafi ka dau passenger kuma su kira ka kace ba yanzu ba bai ma tambaye aina suke ba kuma Allah ne ita maka musu ma akwai dangin su kenan suka tafi can ku tattara kayan ku dawo kawai ni ita ce fatawar da zan bayar kawai ya halatta ku dawo ai kun da ku ya isa haka ko Allah ne muku azaba sati biyu ai ya isa haka ba sai
su koma gidan iyayen su kenan
su da ma su koma gidan mijin su ku tattara ku tafi Kaduna kawai ga kun dirga yawa in yace ya me ya dawo su ku ce Malam Abdullahi ne yace ku dawo ku ba shi lamba ta ni ma yazo mu buga mu ga yadda za a yi kai wannan akwai abin da sai wallahi kuma ka san me tunanin mutane wannan to can gidan da suka je din yan uwan nasa yan uwan mijin su ba za su masa magana su ba za su dauki matan su me da su ba
tsoron shi ake da alama fa malam
ana tsoron sa ne azaba ne ina jin
da suna tsoron shin san da yake yin musu magana
kuma dai
kai da sun yi shiru
ko dai zai abu dai ba ba wake ba abu hamshi wai ya dauki passenger
da sa ana da ciki ne mai yana tsada malam
gaskiya ne
wani ya rage zafi
Allah ya sauke Allah shirya Allah shirya ku gyara halinku dai in kun koma kuma yanzu ku gyara halinku na'am
Allah ya saka
ka ga yanzu ai sun yi sulhun dole yanzu baga su rubuto takardar tare ba da fa zage-zage suke a mota yanzu kaga ai sun hada kai a dole kai wannan mutum ya iya gashi fa ba fa goyen baya nake ba malam kai wasu mutane ba su da kirki kai la ilaha illallah mu je
wannan take cewa dan Allah a bata shawara tana cikin matsala mijinta yana dukanta kuma yana zaginta ga neman mata
uku
ga rashin addini
hudu
rashin sallah akan lokaci
biyar
tace ga wulakanci da zagin iyayenta ba wanda baya yi
Allah soyi
amma ta shawara
ta ai masa nasiha kamar da muka sha faɗa ta hanyar da ta dace tare da girmama duk da baya girmama ki kuma idan ke baya fahimtar zancen ki a nemi wani wanda zai fi fahimtar sa ko malamin sa ko abokin sa ko wani aminin sa a nuna masa abin da yake wannan abuwa guda shida ba daidai bane, laifi ne, kuskure ne, ya gyara ku ci gaba da zama. Idan kuma ba zai gyara ba, kin dade yana miki wannan bala'i, to ki nemi ya sauƙa miki, Allah ya sauƙe mana gaba daya, ya sallame ki kurin da yake wani sabon auren. Allah ya baki wani wanda ba shi ba, dan abuwan nan guda shida sun yawa ai. Na'am.
Wannan yake cewa yana so ya yi aure, amma gidan iyayen yarinyar suna ta masa wasa da hankali. Yanzu haka shekara biyu da wata hudu kenan da kai kudin da kai sadaki. Wai suna maganar aure sai wata shekarar. Yace kuma ba rama haka aka masa. Shi kuma yana son ya yi aure gaskiya, so yana neman shawarar malam da addu'ar malam.
A ba aure kake so ba. Ba aure kake so ba. Ya zaka je ka kai kudin sadaki shekara biyu da wani abu. Kuma yanzu ma an zo an daɗa ƙara ma, kuma ka ce min kana son aure, ka ce dai kana son auren 'yar gidan. Yawwa, idan baka kwashi da wahalar da suka yi ba, haka ba ka je ka ci gaba da zama, ka jira su ba komai. Idan kuwa ka ga ba za ka ɗauki wannan ƙasƙancin ba, gobe ka karɓi kuɗin aurenka, kawai ka je ka nemi wata budurwar ko wata bazawarar, Allah ya baka sa'a. Shawarar da zan baka kenan, ba ƙari ba rage. In ka ga za ka iya jure wulaƙancin, ka yarda. Tunda ka jarabtu da 'yarsu shikenan, kuma fa ba lallai su baka ba, ina jin jira suke, Allah ya kawo wani ba kai ba. Idan kuma ka ga ba za ka jure ba, kawai karɓi kuɗin ka. To wannan kuma ita ma magana ce mai muhimmanci gaskiya, injiniya. Zai iya yiwuwa kuma idan talakawa ne masu rauni ne mai wasu uzuri, ba mamaki wallahi kayan auren ne babu. Yawwa, saboda magana ta Allah, abubuwan da ake yi ya kamata a gyara su. Yawwa, mutum ya zo ya nemi 'yar talaka aure, ya zo ya zauna ya miƙe ƙafa yana jira a kawo mai gado, a kawo masa katifa, a kawo masa kayan kitchen, a kawo masa fulasuma, a kawo masa firiji, a kawo masa kaza, a kawo masa kaza, da labule da komai fa sai an kawo. Haba mala. Kuma wai a hakan wai yana ƙyashin ya mata kayan laifi. To gaskiya zan gaya muku mutane, wallahi tallahi, yawa-yawan auren da ake ɗaga su yanzu, wallahi wannan uzurorin ne suke sa a ɗaga. Ko yau ɗin nan malam wani ya gaya mini, ya kai kusan shekara yana gaya min zai fi auren da 'ya'yansa, zai fi auren da 'ya'yansa. Yau ɗin nan ya zo ya same ce, malam aure fa an ɗaga shi sabuwar shekara. Na ce haka, ya ce to ai ba zai yiwu ba ne malam. Ya ce lokacin auren ya yi, suna buƙatar kuma ga manema, amma bai da hali. Saboda haka dole ne maza ku canja, muna kira ga maza ku canja, masu neman aure, masu yin aure, duk wanda yake da hali ya ɗauke wa uban yarinya gado da katifa da kayan ɗaki, ku ɗauke musu, ku yi aure mai daɗi, ku kyautata musu. Ku kuma mata gidan iyaye mata, ku daina girman kai. In an baku ku karɓa, halal ne ba haram ba ne, shi ne ma shari'a, shi ne ma addini. Wannan al'ada ce kawai. Ta haka wahala ta yi yawa. Mutum yana da 'ya'ya 'yan mata guda uku, huɗu, biyar, bai da albashin kirki, bai da sana'ar kirki, ya za a iya aurar da su? Ina jin tsoron fa a wayi gari, wallahi a gagara aurar da 'ya'yan nan yanzu. Da haka maza ku gyara, kawai duk wanda zai nemi aure yanzu ya haɗa kayan ɗakinsa gaba ɗaya kawai. In za ka yi aure kawai ka je ka kama gidanka, ka sa gadajenka, ka sa katifunka, ka sa kayan kicin, ka sa komai, kawai a kawo maka yarinya. Wallahi ya fi sauƙi. Idan ka yi don Allah, Allah zai baka lada. In ma ba don Allah kai ba, in ka sake ta ka ce ta ajiye ba kayan ka ba, shi kenan ba. Wallahi idan mutane ba su fara yin wannan abun ba, aure zai gagara fa. Za a yi ta ɗaga muku aure ne, saboda ba hali. Ba hali. Allah gyara halinmu. Ina fatan kuma 'yan uwa malamai su ma su caccanja wa'azinsu, juyar da al'amuran nan a rinƙa yin haka, saboda gaskiya iyaye suna galabaita, ba ƙaramin galabaita ba. Allah gyara da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take tambaya wai akan mace wacce za ta yi layya? Shi ne take tambaya wai za su iya yin lalle ko kitso ko da ana gobe sallah, ko kuma dole sai kwanaki goma nan za su?
Lalle dai za su iya yi, amma kitso da cire gashi ba za su iya yi ba, saboda an haramta mai yin layya, wanda zai yi layya shi dai zai yi ya cire gashi. Amma idan yi musu za a yi, za su iya yi. Amma lalle bai da damuwa, ado ne a yi. Za su iya lalle. Na'am. Amma kitso kuma kaga dole za a cire gashi. Kar su yi. Na'am.
Wannan take cewa dan Allah tana so mallam yi magana akan zaman kanin miji a gidan wansa. Tace saboda haka yana zama takura ga mata, tace basu kwata uku da aure ba aka kawo kanin mijin ta gidan. Tace da abin bai fara damunta ba sai daga baya taga abin nasa ba na hankali bane, so da yana shigo musu falo kowane lokaci da daddare, kuma ko kwankwasawa baya yi. Tace haka zai je debi da abincin da yake so, ita ji ba wannan ne yake damunta ba. Tace ba muharramin ta bane. To tace tana da niyyar taya mijinta kulliya, haka za ta hakura ba za ta yi ba, haka za ta yi ta zama da hijabi. To tace kuma ta gagara yi wa mijinta magana saboda ya mayar da shi gidansa, saboda ta ce ba wani amfani yake masa a gidan ba. To abinda take tsoro kai ga kamar ba ta son ƴan uwansa ne ko kuma za ta shiga tsakaninsa da danginsa, shine take tambaya.
Na farko dai mazaje ya kamata ku gane haram ne a rinka barin kanin miji yana shiga wurin mata, matar yayansa ba tare da hijabi da lullube kanta da kuma sasha maki tsakaninsu ba, haram ne. Hadisi ya zo sahihi ingantacce, an tambayi manzon Allah dangane da hukuncin shiga gida na kanin miji da dan gidan babba, yace alhamu almaut, ya sifanta shi da mutuwa. Rashin addini ne ko rashin ilimi ko jahilci ne, wasu mazajen za a yi musu uzuri da jahilci ba su sani ba ne, sai mutum ya dauki kanin sai mai da shi yana ta shiga cikin matansa, wannan haram ne. Da haka kar ku bari ya rinka shiga muku, in ku rinka rufe kofar ku, kuma idan zai zo sai ya sallama a tambaya waye, sai kin saka hijabi, ki daina zama ba hijabi gaban kanin miji, kuma ya daina shigo muku gida da daddare ko yaushe, haramun ne. Ko ƴaƴan da kuka haifa ma za su rinka shigowa kanku ko yaushe, ai bai halatta ba. Abu na biyu, karki wani bata lokaci ki gaya mai gidanki cewa wannan fa kuskure ne a addini, kin ji fatawa ta malamai, wannan abin da aka yi ba daidai bane, ki yanke wannan karatun ki tura masa ya ji. Wanda Allah ya sifanta shiga kanin miji yana shiga kan matar yayansa ko ɗan uwansa da mutuwa, yanzu in mutuwa ta zo za ku bar mata kofa buɗe, ai rufewa za ku yi, ko ɗan baffa, wasan kanin miji haram ne, babu shi a addini, gargajiya ce ta banza mara asali, barin yaro balagagge yana shiga kan matar yayansa haram ne, bai halatta ba. Don haka sai dai ɗan aiki, wani lokacin za a iya aiko shi amma mace ta hijabi, inda ya shigo a ce ya dakata, sai kin saka hijabi ki rufe jikinki kirif da niqabi ma da safar hannu da ƙafa ma duka. Don haka kuskure kuke, kuma rayuwar ku ta saba addini, ballanta abin shi ya zauna addinin ku zai tabu, kuma shi mijin ki kafa masa hujja, ko da sati uku ne ba wai wata uku aure ba, ki gaya mai yace ba daidai bane, amma dai ya tambayi malamai ya ji, kuma ke gaskiya yana cutar da ke, ba kuma dan kina kinsa ba, amma dan saboda addini bai yadda ba, kuma kina takura, ki gaya masa. Wallahi alam, na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta ya kasance marowaci tunda suka yi aure, bai taba mata kyauta ba,
kai
tace kuma
kai sai haka
wai idan aka ganta da sutura ma wai siyawa kanta tai, sai dai ta ji labarin ya bada a waje.
Shekarar su nawa?
Eh, ba su faɗi shekarun ba. So kuma tace bi da lafiya
biyu kenan,
ta yi haƙuri har ta kai idan ya bata ajiyar kuɗi wai sai ta ɗan ɗiba ta yi wani abu na lalura ita da yaranta, ɗauke suna da ma yara, ko ta yi ƙaryar ba ta da lafiya don ta samu wani abu a hannunsa. Ta faɗa iyayenta ba shi da lafiya, aka ce ta yi haƙuri saboda ba ta da iyaye. Oke, ta faɗa mariƙanta kenan, aka ce ta yi haƙuri saboda iyayenta sun rasu, an ce wai zaurci babu daɗi, kamar dai maganar wannan yarinyar da ta faɗa. Har ta kai idan ya neme ta, aka ta ce wai ba ta yarda da shi saboda ko ta yarda ma ba ta samun abin kirki. To shine take tambaya wace addu'a za ta dinga yi don cire damuwa a ranta. Ta ce shekara huɗu yanzu tana fuskantar wannan damuwar, kuma tana tsoron fadawa halaka. Ta ce akwai lokacin da ɗan uwan mijin nata ya neme ta sai ya lalata saboda mijinta bai da lafiya, hakan zai dinga ma biyanta, amma ta ƙi, kuma ta tona masa asiri ta fadawa mijin nata. Ta ce amma duk da haka ya kasa faranta mata rai da haƙurin da take da shi.
La ilaha
shi ne take neman shawara ya kamata ta yi.
To Allah sauki. Abubuwan dai kwama calar tana da yawa da sai dai addu'a, sai dai a rarrage dan abin da za a iya ragewa kawai. A rarrage dan abin da za a iya ragewa. Na farko dai akwai gyara a cikin magana ta cewa tunda take bai taba mata abin alheri ba.
Kyauta.
Na?
Kyauta haka dai take nufi.
Tunda take bai taba mata kyauta ba. To. Ba zan mata gyara ba tunda ban san yaya rayuwarsa ta kasance ba, amma dai kaman abin da kamar wahala a ce miji ya zauna da mace da yaya ta ce bai taba mata wani alheri ba.
To kaya ma ita tsira ita take yi. Haka ta faɗa.
To Allah sauki. To abin da yafi wannan girma shine malar rashin lafiyarsa. Tunda bai da lafiya baya iya biya mata bukata ta aure ta yafa wannan magana babba ce. Ya nemi magani ko a sa ya nemi magani. Ki sanar da iyayenki, ki sanar da waliyanki, ko da yake ba ta da iyaye sai marikanta, ki gaya musu cewa bai da lafiya, ba namiji ne cikakke ba. Sannan kuma ga ɗabi'arsa. Kuma kina ganin ke ba za ki iya haƙuri ba. Dan ka su da suka aurar da ke a matsayin baki da iyaye su ɗin ne zai iyayenki. Tunda abin ya yi muni har ɗan uwansa yana taya ki da kuɗi, ya baki kuɗi ya lalata da ke saboda ya san yayansa bai da lafiya, ba amfanin zama a gidan nan. Kuma kin gaya wa mijin naki cewa ɗan uwansa ya neme ki da kuɗi don ya lalata ki saboda larurarsa sun san bai da lafiya, kuma ki ci gaba da zama a gidan. Kuma su iyayen mariƙan naki sun san da wannan, su kyale ki cikin wannan ƙaskanci, ai zama bai kama ki ba. Maza maza ki sanar da su mariƙanki, ki gaya musu kuma ba za ki iya ba su taimaka miki, su sauwaƙe miki kurin. Allah ya ba shi lafiya. Ya je ya samu wata matar wadda take da ƙarancin bukata za ta iya da shi. Amma ke kan haɗari ne zamanki a gidan nan ma, tunda ƙaninsa yana zuwa ya baki kuɗi don ya lalata ki, to kar ya je miki faɗe ma nan gaba. Allah ya sauyi nan.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta yi aure tun tana da shekara 18 da shekararsa 24. Shekara 6 kenan tunda sai auren take da na sani. Ta ce har yau mahaifiyar mijinta ta ce ta saka ta a gaba, tana mata asiri, tana saka mata magani a cikin ɗaki ko ruwan rubutu. Ta ce ga mijin nata mai bibiyar mata ne, har gidan aure yake kawo suwa idan ta fita gidansu kenan. Ga shi ita kanta yana zarginta kuma. Ta ce bayan Allah ne shaida ba ta yin komai. Ta ce sai ta wata ma ba ta fita ba, amma duk da haka ba ta tsira ba. Ta ce ga shi baya biya masa bukata, yaransa ma kala ɗaya yake masa a shekara, sannan shi kuma wajen kala shida yake yi. Sannan ta ce ya hana ta ta yi kasuwanci. Ta ce auren ya ishe ta, kuma idan ta kai ƙara gidansu sai a ce mahaifiyarta sai ta ce ta yi haƙuri. Ta ce jiya ta je asibiti ma an ce tana da hawan jini. Ta ce ta fara tunanin ta gudu.
To, azaba ta yawa kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato, na taɓa yin bayani a cikin karatun da ya gabata ko fatawoyin da suka gabata, kuskuren da iyaye suke yi. Yarinya ku ta zo da dukkan laifuffuka da bala'ai da mai gidanta yake mata, amma ku ta cewa ta yi haƙuri. Wannan fa ba daidai ba ne. Iyaye ku canja tunaninku fa. An dake ta, ki haƙuri. Yunwa, ki haƙuri. Mijinta yana zina, ki haƙuri. Mijinta yana neman ta dulwaɗi, ki haƙuri. Mijinta yana zaginku, ki haƙuri. Komai i haƙuri, i haƙuri, i haƙuri. Yanzu wannan bala'in da yake mata an sa hawan jini. Yanzu gashi tana ce za ta gudu. Kar ki gudu, kawai ki je baki takardaki. Yawwa, akwai auren da fa ba yanda za mu yi ne sai mun kashe shi a wurin nan. Ka lura da wannan? Ba yanda za mu yi wani auren wallahi sai mun kashe shi. Kawai ki je sallame ki. Sauƙaƙa miki. Allah ya baki mafita. Allah ya baki mafita. Ki haƙuri, kar ki gudu. ni abinda na lura abinda malamai suke cewa irtikabu akhaffu ad-dararain darar ne guda biyu ko dai ta gudu ga hawan jini dai darar ya kamata ga kuma kokarin za ta gudu kaga darar da kuma darar din ya sake ta to gwanda ya sake ta aiki ko ta samu saukin hawan jinin kuma kar ta gudu ta je ta shiga duniya ta shiga karuwanci wal iyad billahi Allah sauke ki je ki nemi takarda ya baki kurin in bai yi ba ki tafi kotu na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa ta san bai da kyau mace ta nemi saki a wajen mijinta amma tace tana bukata tana da bukatar hakan gaskiya tace mijinta ya kaurace mata tsawon watanni wai takamarsa yana da wata macen tace tana gudun ta fada halaka tace dan wani lokacin sai ta yi tunanin ta biya wa kanta bukata amma dai sai ta hakura tana ganin bambanci mallan yace tace wai tana gidanta ya aure kamar karamar yarinya gaba ɗaya ya canza mata komai abin tace abin mamaki yarinya ko kafarta bata kama ba amma ya jingine ta tace yanzu shekara 4 kenan da auren kwata kwata shine take tambaya kuma idan magabatanta suka tambaye shi ko akwai wani abu da ta masa sai ya ce shi ba abin da aka masa
to abinda za ta yi gurin magabatan za ta koma ta ce ta gaji da auren tunda ba abinda aka yi masa ya riga ya fassara ya cewa ba zai iya rike auren ba kawai ki koma a magabatan su baki takarda baki laifi ba in kin nemi a sauke min ki ce magabatan ki su karba miki takarda tunda ya ce baki masa komai ba yake miki wannan azaba sai ki ce shi kuma ba za ki hakura ba kawai ya sake ki Allah ya baki wani miji ba shi ba kun haza wassalam wato Allah ya sauke mallan ni abuwa ni wallahi suna bani mamaki wato abuwa zaka ji kwa machala wallahi mallan ba kadan ba mallan Allah ya sauke to yanzu kaga wannan ma da uzurin zaka iya nema mai da sai ni da ni su ne in ce to a zauna mana da shi a ji me aka masa to ya ce babu ba ya masa komai ba azaba ce kawai ramuwa yake ta gayya Allah ya sauke na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa mutum ne ya saki matarsa saki biyu lokuta daban-daban sai wata rana wai ya rubuta mata na uku a takarda sai matar ta yaga takardar ta fitar daga gidan ta shiga makwabta sai ya biyo ta a gaban mutane ya fada mata da baki saki na uku ta tafi gidansu okay sai ta tafi gidansu ta yi kai kwanaki ta dawo wai sai yake cewa ai ranar da ya sake ta a bige yake wato yayi shaye shaye kenan
shine ya fada
eh shine ya fada wai saboda haka bata saku ba yanzu haka bayan faruwa abin har sun haifi yara uku wai shine ake tambaya me
mutun dadin kafin sa haifi yaran bata yi tambayar me yanzu ba sun haifi yara uku
ina ji yanzu ta samu damar
tambaya to mu bi abin gaba gaba mallan ya sake ta ko
ke bi lokuta daban-daban
lokaci daban-daban me scenarion abin da ya faru ya bi ta gida ko
sai na ukun ne wata rana sai ya rubuta mata a takarda
ehe
sai ta yaga takardar
eh
ta fita ta shiga makota sai ya biyo ta a gaban mutanen gida
eh
ya fada mata da baki
yace
yace ya sake ta
to naji
so sai ta tafi gida ta yi kwanaki sai ta dawo sai take cewa ai ranar da ya sake ta a bige yake okay ko shine da yake fada ko ita take fada tace ai shaye shaye da ranar shine har ya bitin ya sake ta a bige yake okay
to biyun ne da yayi
na karshen ne
a bige
na karshen
na uku na biyu
na karshen
to خلاص idan ya tabbata ke da aka saka kin tabbatar baya cin hayyacin sa ya sake ki saki biyu ba duk da cewa akwai sabanin malamai dangane da hukuncin talaqus sakran suke cewa
okay
akwai talaqus sakran akwai talaqul ghadban talaqus sakran shine wanda yake cikin maye ya saki shi Imam Malik rahimahullah da Abu Hanifa suka ce ya ta saku a mazhabar malikiya da a mazhabar abu hanifa suka ce duk wanda yana cikin maye ya saki matarsa tuta ta ku. Imamu Shafi'i yana da maganganu guda biyu. Zancen da ya fi inganci a cikin ra'ayin Imamu Shafi'i ya ce ba ta saku ba. Kenan a mazhabar Shafi'i ya ba ki saku ba. A mazhabar Imamu Malik da Abu Hanifa kin saku. Imamu Ahmad Allah ya masa rahama shi ma akwai riwayoyi guda biyu a tattare da shi. Wanda ya fi fitowa fili a cikin maganganunsa cewa ta saku. A wata riwayar an ce Imamu Ahmad baya so a tambaye shi akan hukuncin Imamu Ahmad bai so a yi mai tambaya akan hukuncin sakin dan kwaya. Bai so. To ala ayyi hal kawai abinda zamu kai karshe gare shi shine wannan aure naki dan ki huta idan har miji ya saki mace ko mijinki ya saki ki baya cikin hayyacinsa to baki saku ba idan kwayar da ya sha ta fudu shi daga cikin hayyacinsa baki saku ba shikenan mu baki wannan riwaya daga cikin ruwayen malaman ki huta Allah ya kiyaye ku je ku zauna lafiya ai an kuna halal ne na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun taso a family house din iyayensu kullun ana yawan fada tsakanin mahaifinta da mahaifiyarta har ana raba su saboda tsananin rigima abin yayi tasiri sosai a rayuwarta tun tana karama tace an mata aure ga wani mutum kusan dan shekara 70 ita tana shekara 18
so abin 78
abin da
asiriyayya
ta nauyi da damuwa to tace duk wata tambaya ce dai tace mahaifiyarta abinda mahaifiyarta take yana damunta saboda tana hulɗa da wasu mazan har video call da suna yi kuma ana zargin har tana zuwa wajaje da basu dace ba
uwarta tsohuwar
na gaba ta babbe ce sosai
na so
so dai har dai sun mata nasiha amma abin bai sauya ba tace akwai ai kannanta ma haka duk da suka fara shaye-shaye to akwai kanwata ma ita tace ita yayar kenan ita ta sa kanwata ta auri wani wanda ba ta so saboda ka tabbata a gidan ta lalace to abin da yana damunta ita kanta kuma ta zo tunda kaga dan shekara 70 ne haihuwa ta gagara tace an yi mata IVF wanda dai abu ne da ake yi hada kwai da wannan din namiji a samu haihuwa da wani gashi ectopic pregnancy dai aka cire mata fallopian tube guda daya ta dai ta fada cikin dai bai zauna ba amma dai ita kishiyar na kishiyar tana abokiyar zamanta ya zauna ita dai yanzu dai a takaice ba ta da da ta ji rayuwarta mata nauyi to shi ne take neman shawara ya za ta yi ta jura wannan halin kuma me ya kamata ta yi
to na farko dai a karatunmu na baya mun yi ta magana dangane da ɗabi'ar da wasu suke da shi na ɗaukan ƙananan yara masu ƙananan shekaru don Allah yarinya tana shekara 17 ka haɗa ta da mai shekara 70 ina za a zauna lafiya ina za a san biyan buƙata babu kafa nan a ciki ba a samu dacewa ba to wannan kuskuren farko da suka miki ne sun hada ki da wanda ba daidai yake da ke ba gaskiya yayi yawa bambancin shekarun yayi yawa gaskiya yayi yawa abu na biyu abinda kika sa yar uwarki ta je ta auri wanda ba ta so kin yi da kyakkyawan niyya ne jihadi ne da ki barta ta lalace a gidan tunda gidan ana shaye-shaye ana neman mata baki laifi ba in kin yi maki da yake su yi fari wannan masifar ta yi mata yawa ga uwarta da ta haife ta kuma tana bin maza ka gane illar an aura mata miji mai shekara 70 ɗannanta suna shaye-shaye a gida ana neman mata a gidan sannan uwar da ta haife ta kuma tana bidiyo call tana bin maza sannan kuma ga ba haihuwa mai shekara 70 din da ta aura kuma tana neman mata haihu da shi a hakan dan ita ma ta rarumu abinda za ta rarumu in ya tafi. Yau haka ne mana malam. To babu haihuwa, kaga wannan damuwa ta yi mata yawa. Allah ya sauke. Allah ya sauke. Ki haƙuri. Shine kawai ne abinda zan ce mata, ya haƙuri. Tunda an riga an aure shi, kin yarda kin aure shi, ki haƙuri. Ki dage da addu'a, kuma ki je a ci gaba da yi miki wannan abubuwan da kika faɗa na likita ɗin, har Allah ke ma ya ɗan baki ɗan rabanki. Ɗan nan ki kuma a yi musu addu'a, Allah shiryar da su. Mahaifiyarki ke mata addu'a, Allah ya ganar da ita, Allah ya sa ta daina. A ci gaba da yi mata nasiha, duk da sun kince kunyi, ta ƙi ta gyara. Amma idan ubanku yana raye, ya kamata a sanar da shi, ya ɗau matakin da ya kamata. Wallahi wa'alam na'am.
Allah ya saka da ta ce malam ya mata addu'a.
To Ubangiji Allah ya baki mafita. Allah ya baki mafita. Allah ya baki mafita. Ai malam abin ne yayi yawa ne.
Wallahi shi ta yi kike ne.
Yayi yawa.
Kuwan tambaya.
Yayi yawa. Yayi yawa. Allah ya yi mata. Allah ya yi mata. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta yana zina da matar aure. Yaranta har sun kai guda shida matar. Amma yake neman ta, ta ce ba wannan ne karin farko da ya fara neman matan aure ba, ta ce har matar ɗan uwansa, ma'ana ƙaninsa kenan, uwansa yana nema. Ta ce tana tunanin kashe auren sau da ta ga ba zai daina ba. Tunda ta yi mishi magana, ta ce ya daina chatting da mata a cikin gidanta, kuma a ɗakinta ya juya mata, ba har yana cewa ta tafi gida idan ta gaji. Tana da tunanin ita kuma tarbiyyar yaranta shine take so malam ya bata shawara.
Ki duba idan kin tafi kin bar ƴaƴanki za su tozarta, za su laƙanta, ko ku akwai hanyar da za su iya rayuwa, Allah ya kare su. Idan kin ga za su tozarta, za su laƙanta, ki haƙuri. Duk da yana neman mata ɗin, da kamata yake kashe auren tabbas. To amma ki haƙuri. Ki ci gaba da yi masa nasiha, ki kula da tarbiyyar ƴaƴanki don kada a samu ɓarna biyu. Ga shi kin tafi, shi yana neman matan, ga kin bar ƴaƴanki suna hannun ubansu mai neman mata. To shi ne illar. Amma yanzu ke gwanda ki haƙura da naki haƙƙin, ki kula da ƴaƴanki har Allah ya sa ki aurar da su, in ya so daga baki nemi inda dare ya miki. Allah ya baki mafita. Allah ya baki mafita, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa menene matsayin auren da kullum miji yake zargin matarsa har ya kai ga hana ta sana'a, kuma shi ba ya iya mata hidima, ba iya mata hidindimu yake ba, kuma sai ya rinka nuna wa duniya bai kamar ita ce ba ta da godiya Allah. Yanzu haka ya kai matsayin da ba ta son shi ko kaɗan, amma kuma iyayenta sun ce dole ta yi haƙuri da auren ta zauna, kuma ita tana tsoron faɗawa fushin Allah.
To na farko dai ba a hukunci da zargi, bai kamata ba mutum ya rinka ƙarfafi ko zargi wa iyalin shi ba tare da hujja da dalili ingantacciya ba. Sannan kuma idan miji yana ɗaukan nauyinki, ba sai kin yi wata sana'a ba ai. Inda miji yana ɗaukan nauyinki, dama za ki sana'a ne saboda ki biya buƙatar ki. To yana gani yana ɗaukan nauyinki, amma illar shi ne ya zama baya iya ɗaukan nauyinki, kuma ya hana ki yin sana'a, wannan akwai zalunci a ciki. Sannan kuma kin wayi gari yanzu, kin ji ba kya son sa, ba kya ƙaunarsa, halinsa ne da ɗabi'arsa yasa ba kya son sa, ba kya ƙaunarsa. To da hanyar da za a sa ya gyara, ta hanyar waliyai, ta hanyar abokanai, ta hanyar iyaye ko malamansa, to da zai fi kyau a sa ya gyara, ku ci gaba da zaman aurenku, ki dawo da soyayyar da kike. To kuma kin dace kuma da abin da iyayenki suke so, tunda sun ce dole ki zauna. Tunda sun ce dole ki zauna, to ki kokari ke kuma ki sa dole su yi masa nasiha. Kun ce min dole in zauna, to kuma lalle shi kuma mai nasiha ya gyara. Yaƙin da zaki ta yi kenan. Za ki zauna, amma fa lalle sai ya daina wannan abu. Da hanyar da zaki bi ki hana shi, ki kokari ki hana shi. Wannan zalunci, Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su biyu ne a wajen mijinsu, ita ce ƙarama, amma mai gidanta yayi bai taɓa yi layi a gidanta ba, wai saboda ya riga ya saba yi a gidan waccan. kuma tace ba wani nisa yake da su ba wani nisa ne da su ba tace sai ya tafi da yara maza yanzu tace kusan shekara 20 bai taba kawo ƴaƴan waccan gidanta ba kuma layyan ma bai taba yi a gidanta ba shine take tambaya menene hukuncin haka
to a babi ne na adalci na kyautatawa ya kamata a ce ke ma a cikin shekaru 20 din nan ai ya zo wata rana ya miki layi a gidanki dan dai mai da ke ke ma mace ce to amma bai yi ba tunda bai ba shi yana ganin ya saba kawai a can zai ce a can babu dama kake ta da hankalinki dan ba a yi layi a gidanki ba ki tara kudinki in Allah ya hore miki wata shekarar ki layyake din a gidanki sai a yanka miki ragonki a gidanki amma rashin yanka dabbar layya a gidanki karki kashe aurenki kawai laifi na biyu wanda bai kyauta ba shekara 20 amma bai taba dauko ƴaƴan kishiyarki ya kawo miki gidanki ba bai so zaman lafiya ba in dai halinki yana da kyau to ke ke ki dauki naki ƴaƴan ki kai su can din kawai sai ke dukin aure miji mai matsala amma dai duk wannan ba larura ce za ki ci aure ba gaskiya ina ga kaman halin shi ne kuma shi yana ganin wannan din ma ba wai wani abu bane ba amma ko bai kyauta ba eh bai kyauta ba ya kamata dai wata rana ko ba komai ya zo ya yanka a gidanki ko ya ware miki naki a yanka miki a gidanki sannan ya dauko ƴaƴan kishiyarki kuma ya kawo su gidanki ya nuna ke ma uwa ce haka wannan matar ce take son sulhu da zaman lafiya shi ko mijin baya so ki haƙuri kawai ni shine abin da zan ki haƙuri ki je ki ta addu'a Allah ya baki mafita Allah ya taimake ki wallahi wala
tambaya ta kusa da ƙarshe wata bai ba Allah ce wai ta aure dan bid'a tana tunanin za ta canza shi so abu dai bai yiwu ba saboda ya ta umarta ta a dinga zuwa gidan shehi to da aka je gidan shehi sai a ce sai an cire mayafi a sai an da mayafi za a je kuma sai shehi ya dafa kanta da tana sa hijabi da niqabi aka yi ta fada dai suka zo dai suka samu matsala miji dai bai canza aqida ba baban mijin dama ya fada mata fa da matsala sai take tunanin za ta canza shi to sun haifi yaya da shi ta zo dai ta rabu da shi to yaran ta dai yanzu take cewa azkar ma ba su iya ba kuma tana da yaro a hannunta ya ce idan ta yi aure zai kwace wannan dan ma to ita kuma tana tunanin tarbiyyarsu kuma tana tunanin ta koma
hakan
eh shine take neman shawaran mallam ya za ta yi saboda tana tunanin ƴaƴanta
to ai sai ta fara tunanin imaninta akan ƴaƴanta tukunna su matsalar su kenan ai matan wani lokacin ki fara kubutar da imanin ki da aqidarki ai mun sha gaya muku daina auren ƴan bid'an nan duk ɗan bid'an da bid'arsa ta kai da bai da kishin da zai iya ɗaukan matarsa ya kai ta wajen wani ya taɓa ta bayan bid'ar ma wannan akwai fasikanci a ciki ai kar ki aure shi mun bi halarta ki cigaba da zama da wannan ba ko da ma da auren ballantana yanzu auren ya riga ya mutu ƴaƴa ki je ki musu addu'a kai Allah ya kare su yawa tunda yanzu in ya dauke ki ma fasikanci zai ta kai ki ai ta yi ni dai ta in dai shawara ta ake nema kar ki koma kuma amma za ki iya yin gaba ki je wani malami ya baki wata shawara amma ni dai ba na baki shawara ki koma dan bid'a ne baki da aminci akan aqidarki zai iya juya miki aqidarki ke kin ne miki gyara shi ya gagara gyaruwa kuma ubansa ma ya ce miki akwai matsala kuma kika je kika shiga kika aure shi kuma yanzu ne zaki rubuto min takarda ki ce zaki koma kar ki kuskura ki koma kurin ki rabu da shi ƴaƴa ki je ki ta musu addu'a yanzu ma ba kina rayuwa babu su ba Allah ya kare miki su Allah ya tsare miki su ki samu wani miji wanda yake ya fahimci sunna yana da aqida ki aure shi kurin me yasa aka ce kar a aure dan bid'a zama da shi ma malamin malamai sun fada bi halatta ballanta ka je ka aure shi musamman ne mai bid'a irin wannan akwai masu bid'a mai saukin da a iya auren su mun sha yin bayani a karatu amma ba irin wannan kazamin ba mutum rashin kishi ka dauki matarka ka je ka sa wai wani waiwai ya ce wai ta cire wai mayafinta a gabanka saboda baka da hankali a cire hijabi Allah ya sauke Allah shiryar na'am
amin mai tambaya ta karshe daga ƙasar waje ne tace ta aure mijinta suna zaune shi ya dau nauyin ta mutumin kirki ne kamar da ta faɗa su yan dau nauyin ta tai karatu so dai aka samu matsala suka rabu so sai ta koma ƙasar waje take aiki contract haka dai kusan shekara yanzu za ta ƙara shekara hudu a can to kuma dai tana son mijin nata ya dawo ta yi kokarin a yi masa visa da yaranta ma to visa bai ba samu visa ba
ya dawo ina
ta mai da shi su aura su daura aure ya koma can duk da ya samu karayar arziki to ba a samu visa ba to sai wani yake son ta a can to sai take ce masa gaskiya ita fa akwai wanda take so sai ya ce mata to ya yarda ya aure ta amma duk sanda za ta dawo ƙasar su zai sallame ta kuma ita ta ce in an yi auren ma gaskiya ba za ta haihu da shi ba ya ce ya yarda kuma ta ce tana fama da tsananin sha'awa dai da sauransu amma dai ba ta zina ba ta komai ba ta bin maza shine take tambayan malam ya halaccin wannan abu
bai halatta ba wannan shine ake cewa az-zawaju bi niyyati talaq az-zawaju bi niyyati talaq hal littafi a rubuta haka wannan wani irin aure ne ya aure ki dan da zaki dawo hutu ya sake ki ki zo ki dada auren wannan mijin to in za ta tafi fa
a'a ba hutu za ta da mun ta gama
in ta gama me
zaman kasar ta kusa gama tana
da okay ba zuwa za ta ta dawo ba
eh ba zuwa za ta ta dawo
okay na gane na gane na fahimta yanzu na gane tambayar ma'ana tunda yanzu ta gagara wannan ba laifi za ta yi auren sa wannan ba laifi tunda ai larura ce uzuri ne tunda shi ba zai biyo ta ƙasar ta ba kuma dole za ta dawo ƙasar ta to kuma ai dole ya sake ta ko da ma bai niyyar zai sake ta din ba dai dole da ya sake ta a'a ai abin zahiri yake a karamu kallon
a'a shi ma ba dan ƙasar bane da shi ma ya bar matarsa ta ce a nan
a ina
a Najeriya
to dai kamar dai temporary marriage za su yi
temporary marriage
za su yi na gani na fahimta to Allah sauki akwai iskali a ciki gaskiya akwai matsala yanzu na fahimci tambayar amma kuma abin da zaka lura shine a babi na malamai bayani da suke shine in tana cikin larura cewa tana da buƙatar ta yi auren
amma kuma mijin nata da take son auren ba zai samu zuwa ba
to shikenan ita ba za ta samu zuwa ba
ai ta ce ta yi signing contract da Turawa already za ta yi kusan shekara hudu
ba za ta baro
counseling kuɗi ne bond ne
ina zuwa
yadda ta faɗa
wani contract ne za a ci shekara hudu ba hutu
ba hutu ba ne akwai hutu
to kalas tunda akwai hutu ta daura aure mana da mijin nata
nana
ha
eh
ko ta daura aure da mijin nata nana
sai ta dinga zuwa hutu
ta dinga zuwa hutu
shikenan
ba yanda za a ce ai wani contract shekara hudu ba za
a eh ba za
bai zai yi ba ai bai zai yi ba wallahi alam Allah ya gane da mu
to masu sauraro duka a nan muka zo karshen wannan shiri kada ku manta za ku iya ci gaba da kallon wannan shiri kai tsaye ko yaushe a YouTube channel din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan wannan shiri yana zuwa kai tsaye a shafukan Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da ke Facebook da Instagram da TikTok muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba akwai Lukman Bello Nawela da kuma Musa Abubakar Kumo sannan muna godiya ga babban editor mai tace wannan tambayoyi Malam Abdullahi Rabi'u Mustafa. Sannan muna godiya ga Malama Hafsat wacce take Malama Hafsat Yahaya Abdullahi wacce take hado tambayoyin group wanda suke cikin group na Fatawi wanda suke turo da tambayoyi. Malam sai ya rufe mana da addu'a kawai.
Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا وفزنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب